kan kira-kira gunanya.
Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulullah. Masauraru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyi da kuma shawarwari. Wannan kuma shine shirin mu kashi na 49 a yau 15 ga watan Rabiu Sani Hijira 1447 wanda ya daidai da 7 ga watan 10 shekara ta 2025. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdullah Usman Umar Gadanka. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko bayan sallama ta ce mahaifinsu ne ya zagi mahaifiyarsa a gaban ƴan aiki da yara da kuma abokan zamanta. Ranta ya ɓaci ta bar gidan ta ce ba za ta koma ba. Anyi taki ta ce dama zaman yara take kuma sun riga sun girma. Ta ci gaba da cewa bai taɓa ba mahaifiyar ta su haƙuri ba. Ya ce da ya ba ta haƙuri gara ya mutu. Yanzu ta ce sun rasa yadda za su yi. Ya ce kuma wai ba zai yafe musu ba idan ba ta koma ba. Su yaran kenan.
Da su suka hana ta koma ne?
Haka yake tunani. Ya ce dai ba zai yafe musu ba idan ba ta koma ba. Take cewa mahaifin nasu yana da arziki sosai, ba wanda yake faɗa masa magana ya ɗauka. Yadda yake so haka za a yi, ko abin ya saba wa shari'a. Shine suke so mallam ya ba shi shawara.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Wa ba'd. Barkanmu da sake kasancewa a wannan fili namu na amsoshin tambayoyi da ba da shawarwari ga ma'aurata. Kamar kullum, kamar yadda aka saba, muna harbo wannan shiri ne daga garin Kano, Najeriya, kuma a irin wannan lokaci mai albarka. Muna fatan Allah ya sa mana albarkacin abin da za mu faɗa, ko muna roƙon Allah ya azurta mu da faɗan daidai, Allah ya raba mu da faɗan kuskure. Abu na farko dai, muna ba da shawara ga yaya a duk inda suke su yi takatsantsan dangane da shiga faɗan mahaifi da mahaifiya, su yi takatsantsan dangane da ɗaukan ɓangare tsakanin mahaifi da mahaifiya. Ga suna son junansu suka yi aurensu kafin ku zo duniya, kuma tunda kuka gani suna zaune har yanzu har aka haife ku, to dole dai akwai wani alheri a tattare da ɗaya a cikinsu ko dukansu biyu. Yawanci abin da ya kamata a yi idan an ga ana faɗa tsakanin uwa da uba, to a koma gefe a taya musu addu'a, wanda ba yi da gaskiya a cikinsu to a yi hikima wajen nuna masa rashin gaskiyarsa tare da girmamawa da mutuntawa, da kuma ma yin taka tsantsan wajen nuna masa cewa ba a daidai yake ba, ko uwa ko uba, saboda akwai haɗari mutum ya yi fushi da ubansa ko ubansa ya fushi da shi, ko ya fushi da uwarsa ko uwarsa ta fushi da shi. Mahaifinku abin da ya yi bai kyauta ba, da ya zagi mahaifiyarku a gaban ƴan aikinta, ya zage ta a cikin gatanta, ya zage ta a cikin mutuncinta, tabbas bai kyauta ba, abin da ya yi ba daidai ba ne. Ita kuma hukuncin da ta ɗauka, ban sani ba ko zagin na farko ne ko kuma na biyu ko na uku ne, to da bai kamata ta yi wannan hukuncin mai zafi na tabar gidan gaba ɗaya ba. In farkon farawa ne a yi masa nasiha, a bashi uzuri, kuma a nusantar da shi Allah, a faɗakar da shi in na farko ne, ko a haɗa shi da wanda ake ganin iyaye magana zai ji, iyaye ko abokanai ko malamai. Amma idan ya saba yana yin zage-zagen, wannan hukuncin da ta ɗauka ba laifi ta yi ba, ta yi daidai, amma kar ta ce ba za ta dawo har abada ba, ta ce ba za ta dawo ba sai an yi masa magana ya yi alkawari zai daina zaginta, zai daina cin mutuncinta, zai daina tozartar da ita. To wannan gaɓar kenan. Gaba ta biyu, zagi na gama garin mutane ma mutum haka ka zage shi, ai bai kamata ba ballanta na ka sa matarka a gaban ƴaƴanta, a gaban ƴan aikinta, matar da ta yi tsufa, ta yi shekaru, tana da yaya da jikoki, ka zage ta, wannan baya cikin tarbiyya islamiyya, ko da komin girman mahaifinku kuma komin abin da ya mallaka abin da ya bai daidai ba. Kuma kamar yadda kika faɗa, matsalar shi ne shi ba a gaya masa gaskiya saboda yana da wadata, yana da rufin asiri. To sannan kuma ko ba ku da wani laifi a ciye tunda ba ku ku hana ta dawo ba, don haka cewa da ya bai yafe muku ba in ba ta dawo ba abin da zai same ku, don shi da kansa ya kori matarsa, ko ba ku ka koran masa mata ba. Alamu ma suna nuna, tambayar ta ku watakila yana nuna cewar kuna so mata koma ɗin don a sulhunta. Da haka duk abin da mahaifinku zai faɗa a kanku, matuƙar ba ku ka zuga ta ku hana ta dawo ba, cewa da ya bari ya fi muku ba abin da zai shafe ku. Amma ni shawara ta, duk da cewa ta ce zaman ƴaƴa take kuma ku riga kun girma, haka ne, tana da ƴanci ta nemi mutuncinta, ta nemi kare mutuncinta da darajarta, amma kuma ta mutu da aurenta shi kuma ta alheri, ta yi haƙuri da shi, a masa faɗa, a yi masa gargaɗi, ya tuba ya gyara shi ya fi. Amma matuƙar bai yadda cewa ya yi kuskure ba saboda girmansa ko matsayinsa ko abin da Allah ya mallaka masa, to idan ta zauna ta ƙi ta koma gidansa ba ta yi laifi ba, kuma ko kuma ƴaƴanta ba abin da zai same ku. Allah ya shirya da irin waɗannan maza, Allah ya ba su ikon gyarawa daga cikin kurakuran da mutane suke a cikin gidajensu a yau. Mutum sai ya zo yana cikin fushi ya tunkari matarsa a gaban ƴaƴanta, jama'a wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Mutum ya tunkari iyalinsa da ta tara masa ƴaƴa, ko da ku ƙanana ne, ai suna kallo suna ganewa, ai suna gane fushin uwarsu, suna gane farin cikin uwarsu. Kai a matsayinka namiji kana ganin cewa ai ita matarka ce, to su kuma yaran gani suke, ai kuma uwarsu ce. Kaga bai kamata ka zo ka ci mutuncin uwarsu a gabansu ba. In ma ka yi fushi za ka zage ta ko za ka yi wani abu wanda ba ma so a yi zagi ko a ci mutunci din, ka ce wa yaran su ba da guri, ko kuma ka shiga turakarka ka kira ta, ka rufe kofa, ka sauke labule, ka yi mata duk abin da za ka yi mata na cikin fushi, ta ba ka haƙuri. Amma a gaban ƴaƴanta ba daidai ba ne. Zagin iyali gaban ƴaƴa wannan cin mutunci ne, cin zarafi ne. To akwai wanda ma duka ma yake a karon kallon. Duka. Akwai kes ɗin da aka kama yaro ya zo ya ce, wallahi duk ranar da babansa ya ƙara dukan uwarsa a gabansa, wallahi sai ya rama mata. Ya ce, kai subhanallahi, subhanallahi, subhanallahi. Ya rantse da Allah, ya ce, ai abin da yake baya mana mutunci. Ya ce, a gabansa yake zo ya sa uwarsa a gaba da tsumagi yana zane ta. A ga wannan, ai rashin mutuncin ya kai ƙarshe. To in ka samu yaro mai tsauran kai mara hankali, zai iya tare wa uwarsa. Kuma gaskiya almadi azlam, kai ne ka fara, kai ka fi yin kuskure, duk da ba goyon bayan haka muke yi ba, kuma kuskure ne yaro ya kalli ubansa ya ce masa zai rama uwarsa ba daidai ba ne. Amma gaskiya akwai buƙatar a faɗakar da mazaje irin mummunan mu'amala da suke wa iyalansu, ba su san iyalan sun girma ba, ba su san iyalan sun yi ƙarfi a gidajen sun tara yaya ba, wallahi wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Allah ya sa ya gyara. Na'am,
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa ya yi auren gida su watansa bakwai da aure, amma kullum cikin tashin hankali suke ba biyayya, tana fita ba izinin shi har ya kai sake ta sake biyu, aka yi ta magana bai kyauta ba. Ya ce watan ta ɗaya da kwana 26, ma'ana dai ba ta gama idda ba, sai ya tura wakilansa akan ya maido da ita. Sai mahaifiyar yarinyar ta ce, ai ba za ta koma ba, ta ƙi barinta dai ta dawo. To yace bayan wani lokaci ya dawo gida sai aka ce wai gobe za a daura mata aure. Ya je kotu ya ce wai yanko san maji. Amma dai sai da suka daura auren nan. Aka ce wai zai bata zumunci ya janye kara ya hakura dai ya janye karar sa. Amma abin yace yana damun sa har yanzu gaskiya shine yake neman shawaran malam.
To na farko dai ba abin da suke ba su kyauta ba kuma ba daidai bane sun sa ba shari'a sun yi aure kan aure. Kuma wannan auren in dai yadda ya faɗa ne to auren bai yi ba. Bayan da za a yi mutum ya dawo da matarsa a je a ɗaura mata aure. Idan aka dawo da mace ta ce ba ta yadda ta dawo ba to alkali suke tafiya kotu take tafiya. Sai ta je kotu ta ce ita fa ba za ta yi ba don ba wanda zai mata tilas ai. Shi kuma alkali shi zai ba miji shawara cewa ya sallame ta. To kawai kuka yi zuciya ya ce ya dawo kuka je kai mata aure kun yi aure kan aure. Kun yi aure kan aure da haka mace ba ta da yanci bayan an sake ta an ce an dawo da ita matukar ba ta gama idda ba. Aka ce an dawo da ita to fa ta dawo a dole ta dawo a dole ta dawo. Kuma bai halatta ta je ta daura aure ba a wannan yanayi idan ta yi wannan aure ya samu aure kan aure. Ba sai ka kai su kotu ba ka je ka samu mijinta. Ku je ku sunhunta da shi ka sake ta din kurin shi kenan a je a sake sabon ɗaurar aure shi ne shawara tunda ba a so zumunci ya tabu to ka je ka sake ta ka tura mata takarda ka ce ka sake ta shi kenan sai su je sake sabon ɗaurar aure wancan auren sun yi shi akan kuskure idan an haifi ɗa a cikin wannan yanayi ɗansa ne nata ne amma ɗa ne na kuskure ɗa ne wanda aka same shi a kuskure. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai mutum ne yake yawan fita a rana. So sai jikinsa wai ya fi fuskar sa haske. So da rana tana dukan fuskar shi. Shine take tambaya wai za iya amfani da man saka fata haske so da fuskar da jikin wai su daidaita.
Yanzu wannan dan Allah. Wani abun haka yake? Yanzu mu nan duk ba mu shiga rana.
Ka san mata da bin kwakwaf ta yi maza ba tsaya suke su lura ba amma dai ita ta lura
a yanzu duk yanzu dan Najeriya duk mu ba a rana muke ba
kwarai ko rana sosai
to a ni na yi mamaki wannan wato kawai tana neman kofa ne da za a ba ta amfani da bleach man canja abu nan bai halatta ba dan ni ban ma gamsu cewa a to ranar iya fuskar ta take duka
tunda su suna da
kuma to me yasa bai safi kowa ba sai ita me yasa
gaskiya
almuhim ne abin da na sani haramun ne amfani da abin da zai canza kala in yaso in tana so ta yi abin ya daidai ta je ta rinka bude sauran wurin a gidanta rana ya rinka dukan ta sai ta daidai ta Allah ya mana afuwarsa na'am
Allah ya saka da alkhairi me tambaya ta gaba yake cewa wai idan mutum ya ci dukiyar mutane da yawa daga baya sai ya ji wa'azi ya ratsa shi ya ce ya tuba ya yi nadama amma wasu daga cikin masu hakkin sumban duniya shi ne yake cewa ya zai yi kada ya koma ga Allah da hakkin mutane a kan shi.
Allah muna roƙonka Allah muna roƙonka Allah kada ka ɗauki ranmu da haƙƙoƙin mutane a kanmu ya Allah. Daga cikin abubuwa masu ban tsoro shi ne mutum ya ci hakkin wani ya mutu. Allah ka azurta mu da tuba da neman afuwa ga haƙƙoƙin wasu da yake kanmu. Allah muna roƙonka da wannan taimako karfa mana asiri. Abu na biyu wannan ba Allah Allah ya ƙara masa imani. Allah ya ƙara masa takawa, Allah ya ƙara masa ikhlasi. Duk wanda ya ci kuɗin wani kuma wani ya mutu to yana da hanyoyin dawo da kuɗin nan kamar haka. A nemi iyalansa magadansa. Yanzu kuɗi ai ba nasa bane sun zama na gama gada. To sai ya je ya nemi magadansa duk inda suke sai ya je ya kai musu. In bai samu ba ya je garin da ya rayu ya tambaya ina dangin wane sai ya je ya kai musu. Dole sai ya bi wannan matakan tunda ya san ya ci kudinsa har sun taɓa rayuwa ai ba zai yi a ce a gari babu danginsa ko mutum da yawa. To abin da ya kamata yake ne ya nemi magada. In bai same su ba ya nemi dangi ya nemi ƴan uwa. Idan duk abin ya ƙure gaba ɗaya ya tattare dukiyar gaba ɗaya ya je ya masa sadaka saboda Allah kamar yadda wasu malamai suke bayarwa. Allah ya kai masa ladan. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mahaifinta ya aura mata miji kusan wani ya ba shekara 40 baya, mazaunin Saudiya ne, ita kuma tana da shekara 21. Ta ce mutumin kirki ne amma bai da lafiya, haka ta yi ta haƙuri. An aje magana zai zo zai nemi magani, sai aka kama shi a Saudiya, aka dawo da shi Najeriya. To tunda ya dawo dai ta ce baya kula da su gaskiya. Ya je dai asibiti aka ce sai an mai aiki, amma dai ya ce yana shan maganin wai basir da zaki da maiƙo. So ta ce shekara 6 tana jiransa, kusan ba kulawa shekara 6. Ga yaran ma sai dai ta kira ta haɗa su da shi. To ta ce ta gaji ya sauwaƙe mata, ta rasa inda za ta sa kanta, ta riƙe mutuncin nata dai har ta gaji, tana iya bakin ƙoƙarinta wajen kama kanta. To yanzu kusan shekara 8 kenan ya ƙi sakinta. A ƙarshe ya ce wai dole sai ta dawo sannan zai sake ta. Wai yana mata kallon a matsayin butulu saboda abin da ya faru, shi ne take neman shawara ya kamata ta yi.
To ko ba komai, idan mace tana zaune da miji sai ya gaza akan ɗaukan nauyin aure da larurorin aure, mace tana da dama ta nemi saki. Ai kaga yanzu ai ya gaza, ba zai iya ba ne. Da haka kai tsaye zaki iya zuwa a gurin alƙali, kai tsaye zaki iya wa iyayenki magana, kai tsaye zaki iya wa waliyanki da waliyansa magana, a baki takarda ya sauƙe miki ki je ki wani aure. Kuma in ma haƙuri ne za a baki, ke da kika shekara 6 kina jira, aikin ya haƙuri ya isa haka. Tunda ya gaza bai zai iya ba, kuma aure cewa aka yi wanda zai iya. Duk namijin da baya iya ɗaukar nauyin iyalinsa, ba iya kula da su, idan matar ta nemi a sauƙe mata don ta je ta yi wani auren inda za a kula da ita, ba ta yi laifi ba. Saboda damun istita a ce bai da hali, bai da iko, ko da ku ana zaman lafiya, amma aka ga bai zai iya ba, kuma akwai cutuwa a ciki, za ta iya neman a sauƙe mata, ba ta saba wa Allah ba. Ta bi duk hanyar da za ta bi, kotu za ta kai shi a manya, za ta sa'i mata magana, danya za ta bi halatta ta karɓi takardar ta. Wallahi wala. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita ma shekara 4 da aure, amma zaman babu daɗi, ko shekara ba su na jin daɗi ba. Ta ce yana ƙoƙari wajen ba da haƙƙin aure, amma matsalar ita ce wai yana neman matan banza, kuma ɗabi'arsa ce tun kafin a yi aure. Ta ce baya bacin lokaci, kuma ya raina iyayenta wai saboda ba su da kuɗi. Yanzu shekara 2 kenan kuma wai baya ba ta hakinta na aure saboda son zuciyar shi. Ta ce yanzu haka tana gidansu kusan shekara 1 da wata 2. Ta ce ya gaji da ita, yana zaginta, ya ce mata jahila mara tarbiyya mugu. Ta ce amma ba ta taɓa takura masa akan komai ba. Ta ce kuma ta yi karatun addini daidai gwargwado. Wai bayan ta zo gidan sai ya faɗa wa abokinsa cewa ci fa ba sakinta yi ba. Kuma ta ce ya sayar da kayan ɗakinta, kuma ya ma sake gida bayan tana gidan nasu kenan. Shi ne ita ma take neman shawarar malam ya kamata ta yi.
To da za ta fita sakinta yi?
Ba sakinta yi ba.
Ta fita ta bar gida ne?
Eh.
To ita ma dai wannan kes ɗinta irin waccan ne. Duk macen da suke zaune da wani namiji yake tozarta hakin aure, ko yake tozarta ta kanta, ko ya gagara ɗaukar nauyi ko kulawa ko ba da attention, ya gagara, to mace fa tana da dama ta nemi ya sauƙe mata idan ta ga abin bai da ranar ƙarshe gyaruwa. Amma kullum abin da muke faɗa shi ne wasulhu khair wa uhdirat al-anfusu shaha. Allah ya ce ai sulhu shi ne fa alheri, ai sulhu shi ne fa alheri. Fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, ko ya haƙuri a riƙe da kyautatawa, ko kuma a sake ta tare da kyautatawa. Don haka a wannan yanayi ita ma sai ta bi hanyoyin da ta ga ya dace ta nemi sauƙi mata, ko ta sa manya su yi magana a ba ta takardarta ba sai an je kotu ba, tunda wallahi akwai 'ya'ya, ko kuma ta sa abokanansa da yake ji da su su masa magana, ko kuma idan abin ya gagara ta kai ga hukuma ta nemi ya sauƙe mata idan ta ga ba za ta iya haƙura ba. Kullum injiniya abin da nake faɗa shine shi ba dole ba ne auren. Wato akwai abin da wasu mutane suke ne, sai ka ga mace tana cikin bala'i ana azabtar da ita, amma sai a ce a ta zama dai a haka,
sai haƙuri.
kullum tai haƙuri. Yanzu mutumin da ya ɗebi shekaru ba abinci, shekaru ba miji a shimfiɗa, shekaru ba kulawa da 'ya'ya, shekaru ba kaza, to wani haƙuri za ka ba shi da wata aya da wata hadisi? Abu ya yi yawa. Akwai abin da magana ta gaskiya, motsi ya kamata a yi, a ladabtar da wanda ya yi abin, ita kuma a sama mata 'yanci. Haka in kin auna kin gani ba za ki iya jurewa ba, kina da haƙƙi. Ku daina jawo mana zagi a addinin Musulunci. Ana ɓata addini, ana ɓata shari'a, yau kullum maganganu ake akan harkar zamantakewar nan, ana ta campaign wa mutane, advocates suna ta advocating suna hana mata aure. Haka ne ko ba haka bane? Da yawa yanzu akwai mata waɗanda suke masu ra'ayi na Yahudanci, ra'ayi na kafirai, suna tattara irin waɗannan abubuwan na wulaƙanci da ake wa matan aure a gidajensu. Ana buga misalai da su, ana ta nuna musu kasi aure kasi aure. To lokacin da aka ce mace kar ta yi aure kar ta yi aure, kaga an buɗe mata hanyar ta je ta zina ne, tunda ba lallai ta iya riƙe kanta ba, kuma ba lallai ta iya riƙe sha'awarta ba. Da haka mazajen da suke azabtar da matansu a cikin gidaje suke musu munanan mu'amaloli, ba mazajen ƙwarai ba ne, ba kuma na kirki ba ne, akwai cutarwa. A dazu injiniya yake yi min wata fatawa, da ita fatawar ta yi gaggawa ne, ba za ta iya jiran layi ba. Shine ta yi boys ta nemi mai magana da ita. Yana da kyau mu faɗi fatawar saboda mutane su ji, kuma mutane su ji tsoron Allah, iyaye su kiyaye su san wa za su ba wa ɗiyarsu, sannan kuma alƙalai su ji wannan, su san lalle ana cutar da mata a cikin gidajensu ba kaɗan ba. Na yi hirar da wasu alƙalai musamman saboda wannan shirin da muke gabatarwa, suka ce ai malam har duniya ta tashi in dai al'umma musulmi ba su gyara halinsu, wato ba za a daina kawo maka fatawa akan matsalolin auratayya ba, zaluncin da ake a cikin gidajen aure ya wuce hankalinka. Shi wannan bawan Allah yarinya ce ine ma kamar yadda ta faɗa tun tana ƙarama, to iyayenta ba su yarda ya aure ta ba saboda ba su yarda da halinsa ba mai kyau ba, ba su yarda ba su gamsu yana da hali mai kyau da za su iya bashi ɗaya su ba. Allah ya jarrabe ta, ba ta samu wanda zai aure ta ba, ya ta zuwa yana ana juyar da shi, ya ta zuwa ana juyar da shi, daga ƙarshe mahaifiyarta ta ce wataƙila shi ne rabonki, wataƙila kuma tunda yana son ki matuƙila kyau ta sami ki, aje a yi auren. Aka je aka ɗaura auren nan, tana wata ƙasa shi yana wata ƙasa. Haka ne malam? Tana wata ƙasa shi yana wata ƙasa. Yarinyar tana jin mu a shirin nan da muke yanzu, sai haka tana America aka ɗaura aure. Ta ce tun da aka yi auren nan yau shekaranta biyar ba ta taɓa sa mijin nan a ido ba, ba su taɓa haɗuwa a shimfiɗa ba. Daga ƙarshe ma dai bayan an ɗaura aure fa babu wani hakkin aure guda ɗaya da yake yi, yayi blocking ɗin wayarta. Idan ta canja layi ta kira shi, inda ya ji muryarta to shi ma zai blocking. In ta yi masa voice ko ta tura masa saƙo a yadda fa take bayani, ya gane ita ne, shi ma zai bloke. Da ƙarshe abun ya mata yawa bayan ta ɗebi shekaru, fa wannan baiwar Allah ce, tana zaune tana jiran wannan mutum. Ya kamata duniya su ji wannan abun, kuma shi wanda ya yi wannan abun, idan Allah ya sa saƙon ya isan masa, in ba haka ba ne ya faru, ya rubuto mana ya mana bayanin haƙiƙanin yadda abun yake faruwa. Taitai ta haɗu da shi a wurin zagara, ta share shekarun nan biyar mace. tun tana shekara 20 da kaza yanzu har ta rufe shekara 30 da kaza tana neman ta rufe 40. An daura mata aure ba ta taba ganin miji ba. Kaga shi sa malam kullun idan iyaye suka ce miki karki auruwa ne saboda bamu yadda da halin sa ba to ki rinka musu da'a. Yawanci iyaye suna ba da shawara wa ƴaƴansu. Amma ƴaƴan zamani saboda zafin kai da bala'in taurin kai sun yadda su saba wa iyayen su je su bi miji ko su bi saurayi bayan ya aure su je su yaje ta gana musu azaba. Shi abinda uwan nan ta faɗa kamar nasi ne. Daga ƙarshe mutumin na aka tambaye shi me yasa yake ya kai shi ai daman shi ba son ta yake ba ya aure ta ne dan ya wulakanta ta ya wulakanta uwarta saboda ya nuna duniya shi din ya isa da aka nuna bai isa ya aure ta ba to gashi ya aure ta kuma shi fa bai da buƙatar ta kuma bai zai sake ta ba. Ta ce to ya za a yi wannan zama auren ya ce haka kawai. To kaga wannan mugun tunani ne abinda malam Bahaushe yake fahimta da malam Maplati ne yake fahimta mutum da ya auri mace ta zama baiwa ya rike aurenta ya ta gana mata azaba ya hana ta aure ya hana ta ci ya hana ta sha ya hana ta biyan bukata ta auratayya kuma ya ce aure yana hannunsa kuma ya ce ba uban da ya isa ya kashe masa aure wanda wannan tunani ne ba daidai ba. Duk abin da yake akwai zalunci da cuta a ciki to alkali yana da dama ya shiga alkali yana da karfin hukunci a shari'a ya shiga ya kashe wannan auren ko da mijin bai ba da takarda ba shi ya lalata auren ya ba ta dama ta je ce wani auren. Hakan aka yi ta shiga kotu alkali ya bincike tabbatar da abin ya sallame ta ba ta takarda to daman ba ba sama ta ba ganin sa fata da shi ba ba saba shimfiɗa haɗuwa shimfiɗa ba ba ta da wata idda a kanta ta je ta yi auren ta sai bayan da ta je ta yi auren fa sai da ta gama ta je ta yi auren ta tana ciki kuma shi ne buga waya cewa shi fa da auren sa a kanta. Yanzu akwai zaluncin da ya wuce wannan akwai rashin imani da ya wuce wannan akwai rashin tausayi da ya wuce wannan bai da wani auren sa a kanta tunda alhamdulillah alƙali ya bata samfi ya bata takarda ya halatta da yace auren ta a ko ina da kamar za ku ji tsoron Allah wanda kuke azabtar da mata ku ki ku sake su kuna gana musu azaba baka tunanin za ka haifi amince kai mata fada hannun wani ku kana kabari ku kana raye ku ji tsoron Allah ku daina zalunci maza ku ji tsoron Allah ku kiyaye ku daina cutar mutane Allah ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai tana cikin yadda amma jinin ya ke zuwa kusan kwana 37 kenan. So wai amma ta yi amfani da planning, ta yi amfani da pills umatan kwaya da ake sha ta family planning. So amma duk da haka dai period din da nata ya karu sai ta yi kwana 31 to yanzu sace bayan kwana 37 ma bai zo ba. To shine take tambayar malam ko za ta iya shan magani wai da zai seta mata period dinta ba ta san dai ta saba wa Allah ne amma dai ta tabbatar ba ta da ciki dan sai da ta yi period uku ma'ana sai da ta yi al'ada har sau uku a gidan aurenta kafin ya sake ta
abu ne mai sauki ai tunda matsala ce aka samu ta bar kan asalinta ne asalinta shine ta jini duk ƙarshen wata to sai jinin ya lalace saboda wani abu da ya canja a jikinta ya halatta ta sha magani ta dawo normal ka gani ta sha magani ta dawo normal kamar yadda kowace mace take yin jini a ƙarshen wata ko a farkon wata ko tsakiyar wata ba laifi bane ta yi ta daidaita kuma ta jinin ta guda uku shikenan ta darki uku sai ta je ta auren ta wallahi wala
Allah saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mafita take nema mijinta ne wai yake kamar yadda ta ce wai alaka aure da yayyarta uwa ɗaya uba ɗaya
ban gane ba
a cikin gidansu na aure yayyarta ce ta zo gidanta ta zauna dai ta dan dauki lokaci shine mijin yake neman ta hatta ganshi ma ya fito daga dakin ta dai su kuma tace suna ma magana a TikTok da ta kama su
inna lillahi wa inna ilaihi
shine take neman shawaran mallam yanzu ya kamata ta yi
inna lillahi wa inna
ilaihi uba daya
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi Allah soyi wai ba shi yake cewa duniya menene in kana da nisan kwana ba abin da ba za ka ji Allah soyi jama'a mu yi wannan mata addu'a Allah ya yi mata wannan bakin ciki da take tare da wannan bala'i da Allah ya jarabe ta sannan kuma wannan irin tambayoyi dalili ne da yake nuna muku cewa al'amarin mutane ya canja duniya al'amarin ya canja ku yi taka tsantsan ku daina sakin jiki a rinka sa ido a rinka lura ba maganan kanwar miji ba maganan kanwar mata ba maganan waye imanin mutum kure ya kubutar da shi yadda da ake ta karshe din nan ita take jawo irin wannan matsaloli yanzu don Allah mace ta zo gidan kanwarta uwa ɗaya uba ɗaya ta je ta bari mijin kanwarta yana lalata da ita a gida ɗaya akwai cin amana da ya wuce wannan yayi alaka da ita yazo yayi alaka da kanwarta ga shawara kamar haka na farko duk yanda za ki kori wannan kanwar iyayya ya take daga gidan naki duk yanda za ki koriyar ki a wannan gidan ki sallame ta ko ki sa ta bar gidan nan ki je ki duk hanyar da zaki bi wanda bata saba shari'a ba ki sallame ta idan ba za ta bar gidan ba ki gaya mai gidan to ke zaki bar gidan idan ba za ta bar gidan ba ki gaya mai gidan ke zaki bar gidan idan wannan barazanar ba ta yi amfani ba ki je ki gaya iyayenki ki ce iyayenki su umarce ta da bar gidan ha ina ce maciyar amana ne mara tsoron Allah ce fasika ce kuma ta cuce ki ko da ku uwar ku ɗaya uban ku ɗaya tabbas wallahi ta cuce ki ta zalunce ki ta shiga hakinki iyaye su shiga ban ce ki kashe aurenki ba sunan mijinki mazinaci sunan yarki ma mazinaciya sai ya je ya tuba ita ma ta je ta tuba ki rabu da ita har abada alaƙarki da ita assalamu alaikum kawai sai dai in ta tuba taubatan nasuha daga yau in kin ji wannan fatawar kar ki sake kwanciya inuwa ɗaya a gida ɗaya da wannan yaya taki kuma in dai bata yadda ta bar gidan ba ki fallasa ta halal ne ki fallasa ta don ki cece aurenki shi ma mijin in bai sallame ta ta tafi ba in kika fallasa shi halal ne kai idan wannan abin ya kai ga ke kanki naki auren ma zai mutu don ki kubutar da mutuncinki da mutuncin ƴaƴanki to ba laifi ba ne ni ba da wata fata da zan iya faɗa ba wannan ni ba zan iya cewa ki haƙuri a ci gaba da rayuwa akan wannan ba wallahi ba zan iya ba kuma ni ba wani da wani dalili a shari'a da zan iya rarrashin ki in ce in ja miki wata aya ko in ja miki hadisi yayarki uwa ɗaya uba ɗaya ta zo gidanki tana cin amanar ki mijin ki yana saduwa da ita wai in ce ku zauna a cikin wannan inuwa ɗaya kuna tarayya haka wai dan kada auren ki ya lalace wallahi ba ni da wani abin da zan iya gaya miki sabanin abin da na faɗa yanzu ban ji daɗin wannan tambayar ba tana da tada hankali kuma wannan yana nuna mana mata suna da cin amana idan har an waye gari yanzu mace kanwarki uwa ɗaya uba ɗaya za ta ci amana ki akan mijinki ko an waye gari yau yarki uwa ɗaya uba ɗaya za ta iza ta ci amana ki akan mijinki wannan wace irin al'umma ce
da shi kanshi mijin ba
shi kansa mijin wannan wani irin miji ne wannan kuma ba mamaki yanzu haka injiniya tana da yaya wai mutum ya saki jikinsa ya ta tafka barna baya tunanin gobe mutum ya zo ya ta ta'adi irin wannan baya tunanin nasa yayan an ji kunya Allah ya sauke da haka ina kira ga iyaye irin barin mata zawarawa ko wani abu su tafi gidan kanwa ko wani abu su je su tuna zama ana kwana a gida ɗayan nan a mai da hankali a fa kula Allah ya sauke
Allah ya saka da alkhairi mi tambaya ta gaba take cewa tana da matsala da mijinta amma iyayenta ba sa ganin laifin shi ita kuma ta fara gajiya da shi ba ta son ganin shi tace yana da halaye kamar tace yana duka ne na farko ga kazanta tace ga wasan banza da yaran mutane sannan tunda ta aure shi bai sanya sai mata kayan kwalliya ba inda ta saka sutura mai kyau to gaskiya da kanta ta siya sannan tace ga aurace yayi aure har kusan guda uku ya aure mata uku a cikin shekara uku to shine ita kuma da ta gaji bai shine ta je wajen malami wai akan ya kashe auren iyayenta kuma a rufe musu baki
da Allah karam kallahu
boka sori
yawa
ta je wajen boka
wannan ka gama kashe mu gaba daya
ta je wajen boka ai ta dauka malami ne kuma inda ta rubuta
sai ka gyara mata
sai ta je wajen boka akan ya kashe auren kuma a rufe wa iyayenta baki tunda su suke in ta ce ta gaji sai su ce a ta zauna ta yi hakuri to shine wai kuma take neman shawaran malam ko ta je ne ko za ta je ko dai ta je
to wannan sai dai a hakuri yau kam da wannan fatawi dan za mu kashe aure da yawa a gurin nan yau kwarai da gaske yanzu na jin aure na uku ne za mu kashe kenan to ya za ka yi ba ka da inda za ka yi sai dai ka kashe shi ai
gaskiya
ba ka da inda za ka yi sai dai ka kashe shi yanzu wannan akram kallahu duk wata barna da kazanta da ya kamata a raba auren nan duk ya kamata amsar da nake ba shine wannan mata ba ta yi laifi ba ba ta yi laifi ba ta yi laifi ba idan ta nemi a sauke fata abu na biyu abin da yake nuna ashe in mace ta takura tana iya zuwa ta saba wa Allah don samu mafita maza ku gane wannan kuma iyaye ku gane wannan duk lokacin da aka takure mace aka matse ta to fa za ta nemi alternative ko na halal ne ko na haram ne za ta nemi yaya za ta yi kubuta amma kuskure kika yi da yake je gidan boka haramun ne ki je ki nemi Allah ya yafe miki ba sai kin je gidan boka ba tafi gurin kuliya kawai kawai ki je ki nemi alƙali ya ta shawaran nan kar ki boye komai ki karanta masa ki ce aure ba za ki yi shi ba kawai a sallame ki a sauke miki amma kar ki sake zuwa wajen boka ita ce shawara ta saboda boka ba zai biya miki bukata ba sai dai da duk mai da ke da halakar da ke wallahi alam na'am
Allah ya saka da wannan suke cewa mutum ne ya rasu ya bar yaron shi wanda ba musulmi ba to wai yaron zai iya masa wani abu na wakafi wanda uban zai samu lada zai ci gaba da samun lada
ya halatta wani ya yi wani wakafi akwai maganganun malamai guda biyu akan wakafi wani yayi wani akwai masu ra'ayin cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a wannan yana nuna cewa wani da ba dan mutum ba zai iya masa wahayi waqafi ba endowment saboda ai ba dan sa bane akwai kuma masu ra'ayin cewa ya halatta ko aboki zai iya wa aboki rijiya waqafi miji zai iya wa mata mata za ta iya wa miji kani zai iya wa yayansa baffa zai iya yi wa dan kaninsa kowa ma aboki zai iya wa abokinsa wakafi Allah ya kai mai lada bayan ya rasu wannan fatuwar ita tafi inganci kamar yadda manyan malamai su Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin su Sheikh bin Baz Allah masu rahama suka ba da fatawa cewa wannan yafi fadi ba a kuntace aikin alheri ba Allah gane da mu na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa as-salatu da ake yi da sallar asuba a kiran farko ya kamata a yi ko a kira na biyu
to wannan matsalar ita ma akwai sabani akan ta amma dai abin da nake so na faɗa duka akwai ra'ayukan malamai wasu ce a kiran farko wasu ce a kira na biyu kuma da hujjojinsu to amma abin da na duba shine in nace zan kawo cikakken bayani akan wannan fitawar to za ta cinye mana sauran tambayoyi ina ganin ko za ka rike tambayar ka tunatar da ni zuwa sati mai zuwa farko farkon karatun mu sai mu fara ta maganar yin assalatu a kiran farko ko kira na biyu insha Allah mu kawo maganganun malaman saboda abu ne da akwai sabani yawa amma dai shi mai tambaya gane kowanne an fada wasu ce ai kira na farko da ishadin su wasu ce ai kira na biyu da ishadin su ma da kokarin su ina fata ana fahimta da haka duka ya halatta sai dai wanne ne yafi inganci kuma mun zo mun kawo maganganun malaman insha Allah sai mu rinja da abinda malamai suka rinja wallahi alam na'am
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa miji ne ya furta saki amma bai bada takarda ba tace bai bi ko ba kuma ba kudin aike ba kira a waya sai bayan wata uku sannan ya aiko da takarda kuma ta sakin kenan so shine take cewa wata ukun da tai a baya tai idda kenan ko kuma sai bayan ya kawo takardar sakin za ta sake wata idda
shi saki asalin saki a shari'a shine furtawa da baki
okay.
Asali kamar yadda Sheikh Mustafa Al-Adawi an mai wata tambaya makamanciyar wannan a cikin wasu fatawoyi da yake ba wannan mata asalin saki shine wani sunan shi mutum ya furta da baki ya ce ya saki amma ita ce takarda shaida ce mai amfanin takarda maganin kada wata ta je ta yi ƙarya
ce
an sake ta ba a sake ta ba amma in ya rubuta da hannunsa kaga an samu shaida da haka a shi da ita da ya buɗe baki ya ce mata ya sake ta to ta saku kenan daga wannan ranar da igiya mata ya sake ta daga ranar za ta kama lissafa iddarta daga ranar za ta fara lissafa iddarta amma takarda da ya kawo to wannan yana karfafan sakin ne da yi kawai yanzu matsalar sai a ce da ita sakin da ya mata da date din da ya kawo takarda ya sha bamban to amma shi ma ba matsala ba ne zai iya yiwa bai ba ta takardar ba ya gaya mata da baki amma ya jinkirta ba da takardar ranar da ya kawo takardar ya sa date din ba yana nufin ranar da isakin ba ne da haka dai da ki fara lissafa inda ki ranar da ke ya gaya miki ya sake shi kenan tunda ko bai ce ya dawo da ke ba wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma mace ce take cewa wai akwai mafarkin da take amma ba ta jin dadin ta ba ta jin dadin mafarkin wai tana mafarki da tana alaka da yar uwarta mace to amma wai idan ta tashi daga bacci tana jin dadin abin sannan kuma ta ce ko da mijinta yana alaka aure da ita ba ta jin dadi kamar yadda take jin dadin wannan mafarkin da take yi shine take so mallan ya ba ta shawara
shawara daya gaskiya kina mafarki ne da shedanu kin samu wata aljanna ce ashika akwai aljannul ashik namiji akwai kuma aljanna ashika da take auren namiji akwai kuma aljannar da za ta zo wa mace sai ta tarayya da ita ta biya mata bukata kamar yadda namiji yake biya mata bukata a takaice kawai kina da aljanu ne a jikin ki je ki nemi masu ruqiyya ai ta buga miki ruqiyya je ki ta shan magunguna ki je ki yawaita azkar ki je ki nemi ayoyin ruqiyya ki je ki ta karantawa idan ka samu lambar ta zai iya ka tura mata
insha Allah
ka tura mata wannan addu'o'in na ruqiyya da muka karanta da kuma na karatu da za ta rika karanta ta ta maimaitawa Allah ya bata lafiya amma wannan matsala ce ba karama ba Allah iyaye mata
Allah ya saka da alkhairi
na'am
mai tambaya ta gaba take cewa auren ta ita ma kusan shekara 20 da biyu kenan ta ce mijinta yana kula da ita da yaranta duka amma matsalar ta da shi shine yana zaman majalisa a majalisar kuma ta ce kansa ne da kuma matan banza a wajen ta iya kokarin ta dan ya daina amma duk sanda ta masa magana sai ya zama fada abin wai tambayar da take a nan wai idan yayi fushi da ita dalilin wannan nasiha da take masa har sa matsala tana da laifi a wajen Allah saboda wai yana ce mata indai ran shi ya baci Allah yana fushi da ita Allah zai kama ta Allah zai tambaye ta
ba wani fushi ba abin da zai same ki ya kafa miki hujja ne ya mai da ke jahila kurum yana amfani da wata damar da ya samu saboda ya cuce ki ya zalunce ki sai ka ce shine mai shari'ar ya miji zai zo yana zalunci ya miji zai zo yana saban Allah ya miji zai zo yana cin amanar aure matarsa ta yi masa magana akan ya ji tsoron Allah ya gyara ya daina wai sai ya fushi da ita ya ce wai wai ai tunda yana fushi da ita ma Allah yana fushi da ita ƙarya yake miki ba daidai ba ne ki ci gaba da mai nasiha ki ci gaba da gaya masa gaskiya ki ci gaba da tsoratar da shi Allah idan zai murtike ya kone saboda bacin rai da waye abinda zai same ki a wajen Allah sai ma lada da zaki samu kwata-kwata kuma tunda mijinki ne uban yayanki ne ya bara ki so shiga wuta ba ya gode wa Allah ma da ya samu matar da in ta ga yana barna za ta tunatar da shi dan ka baki da wani laifi kuma Allah baya fushi da ke shi a cikin Allah ta'ala kuma wannan mijin naki ya gaya miki san zuciya mana ki daina masa magana ki daina al'amuru bil ma'ruf ya ci gaba da aikata barna da ta'adi kuma idan kin yi magana cewa Allah yana fushi da ke ka duba mutane malam su fake da san zuciya malam
da ya gabata shi ba a yi mai nasiha ga
su Allah shiryar da shi
zaman majalisa har da matan banza
a yi to ai malam ta fi shi gaskiya ta fi shi gaskiya ai na sha gaya maka wani abu ban sani ba ka kowa ka fahimta ka lura cewa yawan mata cutar su ake
a gaskiya
yanzu ka san me zai gaskata maka wannan yanzu malam ka duba tunda muke zaune duk fatoyin nan yawanci mata ne suke faɗan zaluncin da ake musu ina mazan Allah shiryar da shi Allah shiryar miki da mijinki Allah sa ya gyara na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan ita ma kamar dai an amsa tace wai ya halatta idan kawarsu ce ta rasu to shine wai suke tunanin su hada kuɗi su gina mata rijiya ko masallaci ko wani dai aikin addini a matsayin sadaka jariya da nufin Allah ya kai mata ladan shin za su
ya halatta na bada fatawa akan wannan na bada amsa ya halatta kawa ta yi wa kawarta sadaka jariya aboki ya yi wa abokinsa kani ya yi wa dan uwansa wannan kauli ne daga cikin maganganun malamai kuma ya halatta babu laifi na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan suke cewa abokinsu ne shi ma yake fama da matsala ta aljanu shine suka ce din abin ya taso faduwa yake a ko ina yake shine suke neman shawaran malam da kuma addu'a
shawara shine kullun idan larura ta samu mutum to a nemi inda aka cancanta za a yi masa magani ku nemi malamai na sunna da suka kware akan abin da ya shafi harkar ruqiya a je a rinka yi masa ruqiya saboda ya san bugun aljanna sannan kuma da hankali kuma akan farfadiya su je asibiti a bincika muku ba ciwon farfadiya ba ne saboda yana da kama da shafan aljanna sai ku je ku bincika wani sunan shi ku rinka karɓa masa magani idan kuma sun ce ba farfadiya ba ne kun ga sai kuma da hankali akan nan aljanu ya ce mai karatun Qur'ani da ruqiya yana yin addu'o'i yana yi da kansa yana da kula da askar zai warke insha Allah ina fatan ka samu dama ka yi mana tambaya a wajen likita
insha Allah
me yake kawo farfadiya ne me yake kawo yawan ciwon farfadiya ga mutane
insha Allah
menene sababin saboda mutane su kiyaye ko
gaskiya
na'am malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ya aure ta shekara hudu da ya gabata ta ce amma yana da mata da yaro guda daya bayan yaron ba sake samun haihuwa ba wajen shekara 15 ta ce tunda ya aure ta wai take ta mafarke ana soka mata wuka a ciki bayan shekara uku da bata samu haihuwa ba sai ta je wajen wata mata mai magani ta duba mijin fa a hoto ta duba shi dai ban sani ba, ta ce wai matsalar daga shi ne, amma za ta taimaka ta ba su magani. To bayan ta samu juna biyu har ta haihu, wai sai matar take ce mata wancan fa yaron da ya haifa wai ba ɗansa ba ne, wai ya je ya yi bincike.
Ƙarya take matsalinciyar banza kurum.
Wai ita kuma yanzu shi ne wai ta rasa yadda za ta gaya wa mijin.
Kar ta kuskura ta gaya mata, kar ta kuskura ta gaya masa. Wato ni dai lamarin mata, malam mata suna buƙatar kulawa, mata suna buƙatar karantarwa, mata suna buƙatar su rinƙa sauraron wa'azzuka, suna buƙatar a waye musu da kai. Yanzu kaga dai na farko dai gudun boka suke zuwa, me ya kai ta saboda neman haihuwa ko? Wannan mata da ke zuwa gurinta boka ce boka ce, ki daina zuwa. Inda Allah ya ce man atakahina na warafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuwa gurin irin waɗannan mutane da gaskata su kafircewa ne da abin da aka sabar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gaba daya kafircewa ne akan shi. Sannan labarin da ta gaya miki ƙarya take yi ba ta da wani dalili, haka kudin ta shiga ɗaki ta haska ki yaro da tocila, ta ce wai ba dan mai gidanki bane, za ta ja muku bala'i da fitina. Karki kuskure ki daina, ki sake zuwa wajenta, kuma karki gaya mai gidanki, kar ma mu bata lokaci. Wannan magana banza ce kurum. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take yake cewa ya matsayin alƙawarin da mutum zai yi, amma lokacin cika alƙawarin ba shi da hali, ko kuma dalilin da ya sa ya yi alƙawarin ya rushe. Ya ce misali wacce suke soyayya da ita sai suka rabu kafin ya cika mata alƙawari, ya matsayin wannan alƙawarin yake.
Ku gane wani abu guda, kullum Allah yana kama bawa ne idan abu zai iya yin sa bai yi ba. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah baya dora mutum sai abin da zai iya, dan haka duk wani hukunci na shari'a Allah zai kama ka ne idan zaka iya yi baka yi ba. Dan haka wannan kuma abu ya kubuce, lokaci ya kubuce, ko wani yanayi ya canja, babu komai a gare shi. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa shekarar ta 14 da aure, tana da yara 5, amma mijinta wai mai son biye-biyen matan banza ne. So sai take bibiyar wayarsa, ta ce har matan makota yana wannan ɗinsu. To ta ce wai tana da yarinya mai shi, har yarinyar makota ai shekara 5 ma wai yana zuwa yana tattaɓa ta haka. Ta ce al'amarin yana ba ta tsoro. Ta ce daga kamari ta rubuta wannan tambayar, ta ce ko ya zo gida matan habbinsa suke ba sa barinsa sam. Ta ce tana cikin damuwa, shin take neman Allah ya ba ta shawara.
To Allah ke
yarinyar ta ce ma ashe wai yake taɓawa ai shekara 5.
Kamar ya yarinyar
ta
ce. Yatta?
Yatta. Ashe ba ma yarinyar makotan ba ce.
Yassu.
Yassu.
Kamar ya yake taɓa ta?
Haka ta faɗa.
Yau da injiniya ka ɗebo mana tambayoyi masu firgici wallahi.
Allah ya kalla su.
To yanzu nan akwai wani wanda bai san cewa haramun bane ne, me yasa? Kowa ya sani. Na ɗaya kenan. Abu na biyu shine yanzu wannan zai sa dole mu bata wata fatawar da ba haka ya kamata a yi ba, amma dole ta yi. Duk yanda zaki ke raba 'yan nan da shi, to ki raba ta da shi, ya halatta. Saboda a tsare mai addininsa, a tsare masa mutuncinsa, don in ya bayyana yana neman yasa, to mutuncin gidan ya lalace. Kuma yar ba lalle ta ruba in ta girma. Kuma mafi haɗari shi ne uban da zai nemi yarinya tana shekara 5, 6, 7, 8. Yaya idan ta girma ta zama budurwa a gabansa, ai shi kenan zai mai da ita matan kwana ne kurum. Ki shiga tsakaninsu, ki hana ta zuwa wajensa, kuma ki je ki same shi, ki gaya masa ka ji tsoron Allah. Kuma Allah bai zai barka ba akan wannan cin amana da kake yi. Idan ya ƙi ya daina, ki kashe auren. in yake ya daina ke tattara da ke da yatta ke bar gidan ko da wasu karki daga masa amma shi ma wannan bani da wani abin da zan iya cewa wai tai hakuri ta je ta bari ya ci gaba da lalata yatta wai ta je ta ci gaba da hakuri ai ba ya san aure ba auren yake so ba shiki mutum ne kawai Allah sauki wato wasu abubuwa injiniya in dai ba gaya maka aka tambaya ba irin wannan wallahi wani ana faɗa ko aka ratu ma sai ce ma ba haka bane ba yarka ta cikin ka karama ka zo kana neman ta yar ta ciki to yanzu wannan me mutane suke so a ce yanzu so muke a ce yanzu in mutum yana ma da ya mace wata ta daina barin ta tana zuwa wajen ya wajen ubanta kenan kai lalle duk wani abin da yake samu wannan al'umma na bala'i da masifa ita ta girba ita al'umma ita ta girba ma sabakun min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer ma sabakun min musiba duk abin da ya shafe ku na masifa Allah ya ce abin da hannayenku suka aikata ne dan ma Allah yana yin afuwa da yawa Allah ya kiyaye mu na'am
Allah ya sa da alkhairi wannan take cewa tana ganin tana yawan ganin dabba a gabanta kamar shanu ko mage da sauransu idan ta ambaci sunan Allah sai abin ya bace kidu da muzu kenan take ganin su ba wai a mafarki ba tace kuma a gidan nata dai na aure an binne mata zakara wai sai ta kwashe
san cuci zakara
sai ta kwashe ta kai bola yanzu kuma tace wai jini take gani a ɗakin ta kai sai ta ga jini a ɗakin ta amma ran da mai gidanta zai zo da daddare sai ranar girkin ta ya zago in zai zo tace kusan kwana hudu kenan shine tace dan Allah mallan ya sa ta addu'a kuma ya ba ta shawara
Allah ya yi mata kun ji wannan baiwar Allah an ji an binne mata zakara da ransa a gida safi kenan sannan kuma duk ranar da mai gidanta zai zo mata girki jini sai ya yanke mata safi kenan sammu kenan to wannan dai mace ce masura
kai jinin a ɗakin ta ma take ganin jini
jinin an zuba mata jini a ɗaki aljanu ne kawai aka hada kai da su shedanu suke zuwa suke watsa mata jinin don saboda tsoranta ta tsorata mai gidanta
ko wacce ma ita ma bayan gida take gani ita kuma sai ta bude wardrobe ɗinta sai ta ga bayan gida
kai da Allah
kwarai kuwa wannan na santa ma
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar dan adam kenan mai wahalar gane hali shi ma aljanu suke kafawa a cikin haduwa da shi mutum ya je kafirce ya je gurin boka a shirya dan a cutar masa da dan uwansa duka wannan ba abin da za su yi illa ruqiyya da neman magani na karya sihiri da tsafi da yawan karatu alqur'ani musamman suratul baqara a yawaita karantawa a gidan kuma a rinka yi wa gidan tahsin ana karanta ayoyin ruqiyya ana watsawa haka kamar yadda malaman ruqiyya suke fada wannan baiwar Allah ka gaya mata ta nemi maganin kare sihiri ka bata wannan ayoyi na kare sihiri da addu'o'i na kare sihiri
insha Allah
ta rinka wankan ganyen magarya da waɗannan ayoyi na kare sihiri kamar yadda muka yi bayani daga baya ta kuma dage da addu'a ta rage bacci suratul baqara kuwa ka ce mata ta me da suratul baqara ita ce kawar rayuwarta gaba daya dan manzo Allah ya ce la yastatihu wal batala duk matsafa ba sa iya bugawa da suratul baqara ga sirri nan ku gane duk wanda yake zargin akwai sammu akan sa ko sihiri ya rika karanta suratul baqara insha Allah Allah zai masa maganin wannan tsiya Allah kare mu ya Allah Allah ka kare mu
amin
haka ake yi ko ai ta tura maka bayan haya ko kai ta ganin jini ko kuma gobara
kwarai kuwa
akwai kes din da aka kawo shi kuma matar wallahi gobara kawai haka kurin a cikin ruwa sai ga wuta ta tashi kuma ba ruwa ba mijin yace wallan na canja mata daki har na gaji yace mallan zan hakura da matan nan saboda shi umace nace a sammu ne akai mata gobara kayan ta ya kone ya ce in ya zuba kayansa a wardrobe ɗinta tare suke konewa ya ce matan nan ta zama abin tausayi a gidan nan ba ta da komai sai cokala su ne wuta ko ta ci ba sa konewa. Yeah. Allah kare mu da bala'i. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa akwai wata yarinya da suke soyayya da ita a kalla bai sun kai shekara 5. Suna soyayya shi bai fi shekara 24 ba yace. Yanzu haka yana jami'a yana double 400. Yace yana son ta ita ma tana son shi. Amma tambayar wai har ta kai ma dai an tura iyaye. To amma matsalar yace yana sana'a yana dan yana kula da mahaifiyarsa saboda mahaifinsa ya rasu tun yana karami. To yace shi yanzu tsoron da yake ji kasu bukaci aurar da ita a lokacin da shi kuma ba shi da yadda zai yi kuma yana ganin wai idan ya rabu da ita kamar bai mata adalci ba. So shine yake neman shawaran malam.
Babu wata damuwa. Allah ya baka yadda zaka yi. Dama ai illar mu ce zai taruwa kansa match din da team din da yafi karfin sa kenan. Duk wanda ya je taro kwallo da team din da yafi karfin sa ai dole ya girbi ci ko. Haka duk wanda ya shiga neman aure bai shirya ba to zai ga tasku kuma musamman neman aure yanzu mana kana fara zuwa sati ɗaya na biyu yarinya za ta ce baban mu ya ce a turo a fito sai ka ga saurayi ya falla da gudu bai zai ƙara dawowa ba to babu sai kwalliya da ado kawai aljihu ba taro masifin duniya sun yawa buƙatu sun yawaita. Yasa ku samari ina da mu kunne wallahi duk wanda bai shirya mu aure ba kai yadda ya fara kaga wannan rayuwar ka tsira da mutuncinka da dan kudin katinka da datarka wallahi shefa maka alkhairi Allah da kuma me da dan rigar da zaka saka in ba ka ba zaka zo ka jawo kanka bala'i da ba zaka iya yi ba mata yanzu arha duk da ba sa son wannan karatun amma Allah ya hore mata da yanzu kam arha iya arha mallan kana shiga za a gayyace ka saboda Allah ya yawaita su a gari masha Allah tabarakallah Allah ya musu albarka mutanen arziki mutanen kirki Allah ya taimake su amma duk namijin da bai tanadi sana'ar da zai ba ina fa gaya maka ina kuma ƙara maimaita maka da kuma kai nake wallahi kar kai kuskura ka je ka taro rikicin aure wallahi baka shirya ba kuma wannan karatu na wallahi na gaya wa iyaye duk uban da ɗansa yana bushe a talaka yaje rikito mai aure yace kaga to ba ni ba kai akan wannan labari
tsasa ko
ha to ai kuma abun bai da hali ne
gaskiya
ko baka bane ko addini Allah sallah shari'a cewa kai wallahi kallibullahu nafsan illa usaha wato abubuwa ne sun canja akwai wahala mutane suna cikin yunwa ana cikin talauci ana cikin bukata ni wallahi bana ba wa saurayi shawara kurin auren sha'awa yaje rikito aure wallahi ni bana ba da shawara a yau
ta san su samarin fa gani suke kamar hakkin iyaye ne masu aurar da su fa
yau uban da yake fama da kwanan masara yanzu da abin da zaka ce wani hakki
yaro bale aure ba
shi yaro bale bage to ya zai kashe kansa zai yi masa aure ana faman ce da tsohuwarka da kannan kamata ma ba aurar da su ba ka zo ka ce wa uban kai ma aure akan me a'a
yana da halin ne ko
yana da hali yana da kyau Imam Ibn Qudama yayi magana akan wannan Allah ya masa rahama da sauran maganganun malamai to amma dai magana aure ba shi yasa suke yin auren ba su zo ba sa iya cewa ba sa komai yaro da ya dirka yarinya ciki ko shi kin sai gudu ya tafi to bai da hali malam bai da iko ya je ya taro rikici auren sha'awa kawai auren yayi aboki na yi ne ma sai na yi dole malamai sai sun yaki wannan tunanin ai hakuri kurin a jira in matan sun yawa a titi masu ɗaiɗai su kakkara masu hali masu bibbi su kakkara masu hali wallahi tallahi kuwa tab ai ka san abin tausayi wallahi duk saurayin da ka ga yari fito wa kansa aure bayan wata uku ka gaishe da kan zagar daga kabari ya fito ga za ka shi ba sa gaduwa yake ce wani wajen ya kai ce ba wani jinja lafiya ta kalau bala yi kyau da tsaro wallahi tallahi nake gaya maka kaga dai alheri ne amma ya zama bala'i bai bala'i ibtila'i jarrabawa
gaskiya
jarrabawa saboda haka ni shawara ta wannan bawan Allah ya rufa wa kansa asiri tunda ka san baka da halin aure ka je kai ta gaba karatunka dan level 400 kai ka san talauci da daliban jami'an ku suke ciki ka sani
gaskiya
wato ba na so faɗi wata magana wallahi ka ta zama wani dalili ni fa a gani na a cikin waɗanda suka fi kowa talauci a ƙasar akwai ɗaliban jami'a duk dalibin da yake nuba sai in kaga talauci in kaga shi kaga talauci kawai kai batiya mutan da suke rayuwa akan garin kwaki da kanzo da abin nan yaushe zai zo ta rawar rikici a kar ya fara ka je ki karatunka Allah sa maka albarka Allah taimaka kuma su mata ba ruwan su ita mace kuma lote da kasan majina ne a ciki wallahi wasu haka suke Allah nake ga ita ba ruwan ta ko albul 100 kake ai ta zabga soyayya duk ta gigita ka ta hana ka bacci ba kuma abinda ba yiwa zai ba to yanzu kaga ya riga ya shiga ya zurma kuma yana jin tsoron za a ce ya fito suna cewa ka fito ga shawara ka je ka samu ubanta kai gaisuwa ka ce alaji wallahi Allah ya hada jini na da wanci ina kaunata tana kaunana inda hali a taimaka mana a kama mana gida a biya mana sadaki amin da abin da ya kamata zan rike ta da amana har zuwa an gama jami'a idan ubanta zai iya daukan nauyin ka da komai ka je kai auren in ko bai zai iya ba ka ba ta dama ta je ta aure kuma ba kai wadare ta ba baka ci amana ta ba Allah gane da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa aure aka mata kuma ba ta san shi mahaifiyarta ta ce ta hakura dole dai sai ta aure shi tace shi ma din ya san ba ta san shi tace tunda aka yi auren wata uku kenan amma babu wata mu'amalar aure da ta shiga tsakanin su kuma sai ya sake ta da ya sake ta to an ce mata kuma ba idda tunda ba su yi alaka aure ba ina ga kin ba shi hadin kai tai to sai kuma ya dawo ya ce dole fa sai ta koma ita kuma ta ce ba za ta koma ba shine take tambaya wai ta mai duku
to na farko dai wato abinda ban gane ba sakin ta yayi da kansa
eh cewa ta ya sake ta
ya tabbata ya sake ta
eh haka tace
to sai me kuma
to sai kuma ya dawo ya ce ya mai da ita
na'am
to ita kuma an gaya mata babu idda tunda ba su alaka ba su mu'amala aure ba tunda aka yi auren wata uku to shine take tambaya
mana bayan wata uku ne ta ya sake ta
eh
bayan wata uku ne ya dawo da ita
a bayan wata uku ne ya sake ta an yi aure
wata
uku ba mu'amala aure
eh
to ya gaji ina ga sai ce ya sake ta
mmm
da yace ya sake ta kuma sai da yace wai ya mai da ita
to shine ita kuma ta je ta yi wani aure
a ba ta yi aure ba
okay to ba damu a dan bani dama shi ma wannan zuwa wani sati
insha Allah
insha Allah saboda akwai dan kullun da nake tunani ne a ciki mu ga ya za a iya warware shi ta dan jira ita wannan baiwar Allah
to Allah ya saka da alkhairi
ba su taba alaka da ita ba
ba su taba alaka da ita ba
ya sallame ta
ya sallame ta
to ba damuwa khair a dan yi mana hakuri insha Allah zuwa sati mai zuwa za mu ƙara bincike akai sai mu ga me ya kamata insha Allah na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta gama jami'a yanzu ta fara haddar alqur'ani Allah ya bata basira tace tana fahimta so shine take neman mallam ya bata shawara sannan kuma tambayar ta gaba take cewa mutum idan zai yi karatun qur'ani zai iya yin ta'awizi zai iya yin a'udhu billah sannan ko ya bismillah yi karatun ko kuma zai iya yin kinyi sai bismillah kawai a ciki wanne ne in yi
to ai shawara ta farko ga yarinyar da ta gama jami'a kame sai aure ai ko
wannan mace
ko namiji ko mace duk wanda ya kammala jami'a ai hajiya sai a shirya aure duk da zai auren yanzu yana da wahala kin yi wa kanki a qiyamul layli kuma kin taimaki kanki da kika je kika kama hadda alqur'ani Allah ya baki ikon haddace alqur'anin nan da wuri kuma ya ƙara miki daraja da ɗaukaka kuma ina shaida miki diyani da samu hadda qur'ani ga digiri ga qur'ani to zaki ƙara tsada da daraja lalle ki je ki tabga hadda musamman tunda yanzu babu mijin to sai ki ta hadda Allah ya taimake ki har ki kammala qur'anin kuma muna kira ga ƴan uwa masu neman aure irin waɗannan yara su ya kamata aura ta gama digirin ta lami lafiya kuma tana hadda Qur'ani kuma ta ce Allah ma ya buɗa mata tana ganewa tana fahimta kaga wannan mutum ya tame ta kaga an samu full option kenan ga boko alhamdulillah ga kuma addini kuma da kanta ma ta ce tana ganewa to sai tambayar ta biyu hukuncin a'udhiya da basmala a karatun alqur'ani na farko dai jamhurin malamai duka majoritin malamai sun tafi akan idan mutum zai fara karatun alqur'ani farkon farawa awwalu qira'a kenan zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan awwal kulli qira'a indai fara karatu ne to mutum zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ya ce a'udhu billahi samiil alim min hamzihi wa nafsihi wa nafkhi bismillahir rahmanir rahim ana fara a'udhiya a farkon sura a karanta wannan abu ne mai kyau kuma malamai suka ce ita a'udhiya za a yi guda daya a sauke Qur'ani gaba daya idan kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim guda daya ta wadatar ka har ka sauke Qur'ani duka
insha Allah ko da kwana nawa za ka dauka
a lokaci guda
okay a lokaci guda
eh ai shesan ce farkon karatu amma ita bismillah ita bismillah kowace sura za ka yi mata bismillah banda suratul bara'a suratul tauba kenan wannan kenan ita bismillah sunna ce sunnatun fi kulli sura ma ada bara'a suratul bara'a mai karatun qur'ani ya gane fadin bismillahir rahmanir rahim a farkon kowace sura sunna ne banda suratul bara'a dan haka yazo a sunna mai karatun qur'ani yana da zabi idan zai fara karatu a tsakiyar sura nace farkon sura a dazu to wannan kuma idan tsakiyar sura zai fara karatu fa to wanda zai karatu a tsakiyar sura yana da dama yayi bismillah ko kuma kar yayi bismillah idan tsakiya ne amma fa yayi bismillah shi yafi yayi bismillah shi yafi koda a tsakiyar sura zai fara karatu din yayi bismillah shi yafi sannan hada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mai karatu yana da dama ya iya hada a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas mana kaga yayi a'udhiya yayi bismillah sannan ya karanta sura wannan yana da dama ya iya yi ya halatta kuma mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai ya kama karatun qur'ani zai iya yi kamar misali watakila ma zai a tsakiyar sura ne duk wannan yana da wannan dama sannan malamai suka ce dangane da a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim da kuma sura kun ga yabu guda uku ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da kuma qul a'udhu bi rabbil falaq misali ko qul a'udhu bi rabbin nas misali to akwai abin da suke ce da shi waslul jami'a ya halatta mai karatu ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq abin da nake nufi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq kun ga na hade su waslul jami'a kenan ka jera su cikin numfashi daya akwai kuma qat'ul jami'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كذا قلنا قطع الجميع كاي أوزيا أنم فاشي ليا bismillah a numfashi daya, sura ma a numfashi daya. To akwai kuma kala na uku, shine waslul isti'adhati bil basmala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كونغا ناي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أشين نمباشي قد أدعى سننا كاو سورة كما دبان وانا أكن واتو زائبن دا أكبا وميكاراتو أكن حد بسم الله دقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم to sai kuma ita bismillah ita kadai a ita bismillah tana da hukunce-hukunce kamar haka ita ma tana da waslul jami'a menene waslul jami'a yanzu muna da ƙarshen sura muna da bismillah muna da farkon sura yanzu bari mu dauki wannan qul a'udhu birabbil falaq ومن شر حاسد اذا حسد daga ita sai bismillah sai an ce me wala a'udhu birabbin nas ko طيب to akwai tsarin da malamai suka ce wato ya halatta mutun yayi idan ka zo kana wato kila kai karatu ka zo ƙarshen sura ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس وانا شيني وصل الجميع كا دكو قرشن wata sura ka hade da bismillah ka hade da farkon wata sura kenan bismillah ita ce a tsakiya karshen sura duk a numfashi daya waslul jami' ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس يا هلك وصل الجميع كنا يذكرت إن أنك باب ما جنا أوزي أنا ما جنا أني أكمل بسم الله أقولكم قطع الجميع قطع الجميع ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قطع الجميع قرشان سورة كاكرانتا كيشرو كي بسم الله كيشرو ككوما برانتا فرقان سورة كيشرو وننشي ما حالتا أقولكما قطع آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة قطع آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق نا ينكي قرشن سورة دبان نا بسم الله نا حدا دبركن سورة وانا شمايا لتا تو أكوي قسك دبكم حرمي وانا شيكم باء سوعي متي يدوشي ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم سيدوكير واسيشا سننسيشي قل أعوذ برب الناس وانا هربني سبودمي مي كراتو زي إيا جن مي سورارا زي إيا جوكي إتا فلق يأقل بسم الله قرشن تكينا تو أنا باعي وصل آخر السورة بالبسملة سنك ينمباشي التنفس سنك أقول بسم الله أي كأقول السورة كأنا حرمني بها لتبا والله أعلم نعم
الله ساكا دا الكري وانا يكي تشيوا ما تسل يا أورا وچا هدكينا فأما يتشي باتا جمع غنا باتا بن عمر ننسى yace kuma ba ta sallah yayi da ita to gaskiya shi ya gaji to amma shi ne ke neman shawaran malam ba ta ji magana iyayenta ma dika
to yanzu Allah yayi mata Allah shirye da ita Allah ya ganar da ita wannan ya shiga ibtila'i
Allah ya
amma akwai al'amura ina ganin masu sauki ne ba su buƙatar bata lokaci. Kawar mace na farko ba ta jin maganar iyayenta, ta ga wani rukuni ne, zunubi ne wannan mai zaman kansa. Abu na biyu ba ta sallah, ba ta bi iyaye ba, ba ta yi, ba ta sallah. To me kake nema ko me amfanin zama da ita? Ba ta bin maganar iyayenta, sannan ba ta sallah,
shima ba ta bin magana,
kuma shima ba ta bin magana,
ta ba shi hakkin aure ma,
ba ta ba shi hakkin aure. To sai me za a yi da ita wannan? Ai sai a sallame ta kurum. Ga mata da yawa, wato ni ka san me yake ban mamaki yanzu nan muke ba, duk da cewa su mata ba sa so
amma ina gaba din Najeriya bane, ka san ko su kasashen auren da dan wahala ba.
Ai haba haka ne ko? Okay, na daman ta fito yin gana kawo mana nau'in kasashen waje ne. Eh to ai gunda ka rinka mun bayani.
To gaskiya shi ba dan Najeriya.
Yawa, saboda kaga ko wace kasa da irin fatawar da ta dace ne ka. Mana ba wai addinin da ban bane, amma abin da nake nufi dole sai an lura da al'adar su da ɗabi'ar su. Allah sarki, shi yasa nake jin wasu fatawoyin na ce kai wannan Najeriya ne ai ina. To abinda zaka yi shine kai kokari ai mata nasiha, amma duk yadda ba ta jin magana iyayenta, sun gama sallamo ta ne, ta gama rashin mutuncin ta, sun aurar da ita haka. To kaga zai wahala ta bi mijinta,
kare ko ba ta jin,
in dai ba ta bi iyayenta ba, to ba za ta bi mijinta ba, ba lalle ta bi shi ba. Sai dai kuma akwai makauniyar soyayya da jaraba, sannan ba ta sallah,
ba ta ba shi hakkin sana'a,
ba hakkin aure. Duka dai kai kan 000 kawai. Kai mata nasiha, ka kira wani malami ya faɗakar da ita in tana jin wa'azi, ka dan ba ta lokaci ka gani in ta gyara, alhamdulillah. In ba ta gyara ba, ka sallame ta. Ba ni da abin da zan faɗa bayan wannan,
gaskiya
ƙwarai kuwa. Allah shirya.
Amin.
Na'am.
Allah ya saka da alkari. Wannan yake cewa wai menene hukuncin wanda yake sallah a masallacin, akwai hoton wani shehi yace amanni a jikin masallacin.
Yana daga cikin bidiyoyi da mutane suke yi, suna da'awar addini, suna da'awar son malamai, suna da'awar son Allah, suna daukan hoton mutane ko hoton maluma ko wasu waye ma, ana sawa. Wannan haram ne, haramun ne, kamar yadda malamai sun yi ta bayani. Malamai fiqh sun faɗa cewa bai halatta mutum ya salla yana kallon wani hoto ba. Haram ne mutum ya salla da hoto a jikinsa, haram ne ya salla yana kallon hoto. Don haka duk masallacin da yake akwai hoton wani a gaban alƙiblan, haram ne ya salla a cikin shi. Don haka ya daina ya salla a masallacin, ko ya je ya cire hoton, ko ya sa cire hoton. In bai zai ba kuma ga masallatai da yawa. Kuma yana da kyau a yi nasiha wannan limamin, tunda Allah ake bautawa ba mutum ake bautawa ba. Da hoto da kabari duk haramun ne a sallah ana kallon su. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai akwai wani kadangare kullum yana zuwa ya laɓe a bakin a tagaban ɗakinsa, a nan yake kwana da safe sai kadangaren ya tafiyarsa. Shi kuma ganinsa da yake yana cutuwa gaskiya ya ce ba ya so. Da ya ce ba wata barna yake masa ba, shi ne ke tambaya wai idan ya kori wannan kadangaren yana da laifi
ko daya ya sallame shi kawai? Kai da ka gina gidanka ko ka biya haya kawai ka bari wani kadangare zai takura ba? Allah ya rubuta kadangare sai ya rayu a gidansa? Ai ba gidansa ba ne. Inda kadangaren nan a ɗakinsa yake, in ka kore shi to shi ne kai laifi, ai ba nasa ba ne. Shi ma an banda fitanen nan kadangare, me ya kai shi zuwa ya hawo wanda wani ya zo yana kwana? Allah sa ba aiko shi ake yi ba.
Ya yi addu'a ko?
Ya dama ai, ni ma ai ba zan ba shi fatawa shi ko ya je kore shi dare ɗaya ya zo gobe ya dawo mana ya ce ya samu matsala ba. Duk wanda ya ga baƙon abu a gidansa irin dabbobi irin waɗannan masu ɗan ban mamaki da kuma ban tsoro, to ya yi taka zanzan. Ya yi masa nasiha kamar maciji, kamar irin wannan ya masa nasiha. Kar ya ɗauka dabba ne ba ji, wataƙila aljani ne zai ji. Bawan Allah, ka daina zuwa nan gurin kana cutar da mu, ka daina zuwa nan gurin kana cutar da mu. Ya masa kwana ɗaya biyu, kwana biyu, na uku, in bai yi ba ya samu itacensa ya kore shi da bismillah. Yawwa, babu abinda kai na laifi baka saba Allah baka sallame shi, ko kuma ka rufe wurin ka samu wani bandiri ko wani kwali ka liƙe wurin, in ya zo na sai da zai in kaga ya makale ya ci gaba da zuwa to gaskiya ka zo ka zabga mai ruqiya a gurin nan ba mamaki aikakke ne turo shi akai Allah kiyaye mu
Allah ya saka
wani ne ai shi ma aka ce wai 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 wani fado ne yake tabin sa tap 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 ya tabin sa dai inda to kaga wannan kwadan ai ban Allah da annabi bane kwadan shedanu ne kadan aljanu ne Allah kiyaye mu na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shekara ta 22 so ita ma dai ta ce da ba ta bambance maniyi da maziyi sai da ta ji karatunka so shine take tambaya ibadarta ta baya shin Allah zai yafe mata tunda yanzu dai ta riga ta bambance su kuma tana yin wankan janaba idan ya kamata so shine take tambaya ya sallolanta na baya
to ba ta da aure tana tsammanin kamar mani take fitarwa ne
eh ta dauka maziyi ne ita koyaushe ko an tayi mafarkin ma dai sai ta dauka maziyi ne
o har a mafarki ba ta wanka
eh
to kuskure ne wannan gaskiya babba
sai ta dauka maziyi
sai ki toba ki nemi Allah ya yafe miki tunda baki da ilimi baki sani ba ki nemi Allah ya miki afuwa tunda kin ji bambancin maziyi da mani amma yawanci dai maziyi in dai sha'awa ce to maziyi ne yake zuwa in dai sha'awa ne in ko kwanci akai akai mafarki aka ga wani abu na jika to yawanci mani ne kuma shi na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mutum ne yana da mata biyu idan yayi tafiya ba a daina rabon kwana saboda ba a bai ba a ba a ka a fada mata ba a fada
in yayi tafiya
in yayi tafiya
ko in
yayi tafiya tafiya
uh-huh
idan dai tayi tafiya ba a daina rabon kwana sai ya ci gaba da zuwa inda waccan take yana kwana so shine wai sai ya ce mata wai ya halatta haka malamai suka ce a musulunci shine ta ce dan Allah malam a mata bayani da gaskiyan haka ne adalci
to ni abinda na sani idan mace tana nan ne take da hakkin miji idan mace tana gari kuma lafiyar ta galau tana da hakkin miji na'am ko da ba ta da lafiya akwai buƙatar kulawa tana da hakkin miji amma abinda baya nan da za a yi hukunci baya nan ta tafi ba ta gari kawai dai watakila baya so gidanta ya zo ya rinka kwana mata kawai amma dai hakkinta in tana tare da shi amma tun da ba ta tare da shi ta tafi ba wani wanda zai dora masa wajibcin
rabon kwana
to da aljanunta zai je kwana
to
babu wannan maganar
ina ga sharadi ta mai tace indai ko ba ta nan sai ya ji ya kwana
mugunta ce kawai na mata da mugun kishi kuran idan kin ga dama ya halatta in kin ga dama
shi sai ya saka ce haka kuka ce ya halatta
ni dai abinda na sani nake faɗa ba mamaki kuma wani ya karanto wani abu ai ni abinda na sani nake faɗa wanda ba wannan ba ni ban san shi ba gaskiya ni dai na san mace tana da haƙƙi ne akan mijinta idan tana nan amma yanzu mace ta tafi umra shikenan miji ya je ta kwana a gidanta ba kowa
in kwananta ya zagaye
in kwananta idan kurin ani wallahi ban san wannan ba ban taba karantawa ba amma dai nan gaba in Allah ya bayyana mana abin nan maji da haka ki mijin ki ya dawo ya ci gaba da kwana da ke a gidanki to sai dai wani matsalar da ake samu a karamin kallahu shine kamar wata ta tafi ta bar yaya suna buƙatar su ga uban su to kaga wannan in akwai wannan larurar ba laifi zai zo aje kwana ɗaya biyu a gidan saboda haƙƙin ƴaƴan ba wai kuma shi ma ba wai ƴaƴa ana rabon kwana da su ba haka nake nufi a wannan yanzu zamu duba su ga uban su wace kila gidajen ba iri ba a ɗaya bane ba gida ɗaya bane uban su yaje kwana da su wannan babu laifi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su bi ne ita ma a wajen mijinsu ba ya halatta su yi kwanciya aure ba ranar ta ba ba ranar kwananta ba ta ce ba gidansu ɗaya ba kuma
ya halatta
yana zagewa dai
duka matansa ne ya halatta tunda duka matansa ne illa kawai duk wacce ya je alaƙar aure da ita saboda ya yi sha'awa to ita ma wacce ya kamata irama mata abinda nake nufi kamar ya tafi wani gida can watakila wacce ko ta bata masa rai ko watakila wacce bata da lafiya ko watakila ko ta larura kuma yana da bukatar matarsa ya je gidan ɗaya matar ya halatta ya biya bukatarsa tunda duka matarsa ne amma kuma a ranar wancece to amma abinda zai adalci shine idan yayi alaka da ita tunda bukata ce ta sa kuma matarsa ce ba haram bane ba kamar yadda suke cewa in wani ya je sadu da mace a dakin tabara na girkin ta bai dan jin ne ba haka bane ba wanda ya faɗi wannan ai matarsa ce ta sunna illa iyaka kawai ya saba lokaci ko ba haka bane ba kuma wannan gaban kwana al'ada ce za iya yin awa daidai ma za iya sati daidai za yin wata daidai za iya kwana daidai da sauransu amma idan ya je biya bukatar to wata rana ita ma sai ya je mai sai biya mata bukatar dan larurar za ta iya gindawa wata kanta wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su ma je su biyin ne to wai sai ya dinga dauko girki na waccan matar sai ya dinga tahowa da shi gidan ta ranar kwanan ta kenan ta ce kuma tana tunanin tana yi ne don ta kuntata mata to kuma ta ce ita ma duk abin da yake so tana dafa masa shine suke tambaya
gaskiya wannan bai kamata ba kuma bai halatta ba in ba da ma zai iya kawo fitina amma asali jaiz ne da miji ya dauko abinci daga dakin wata mata ya kawo wani gida ya ci wannan ba haram bane idan ba fitina
sai dai sun bi dai
ba
da ba kullun
kware da gaske yanzu ko ni nan yau abinci da na cin rana ba daga wani gidan da dauko shi kuma nazo na ci a wancan gidan ba ba wanda ma ni da yake ni ba su ma da ni wani zan ce ma sun damu da ni ko ba su damu da ni amma dai ba ma wanda ma zai tunanin wani abu lafiya lau kawai saboda in dai ba fitina ya halatta dan ka dauko abincin waccan ko kana da wani uzuri a nan gidan kace a kawo abincin ka nan gidan waccan matan ka ci ba laifi bane inda zaman lafiya tsakanin matan amma kamar yadda ta faɗa dole a kula da hakinta wata matar tana rako wani mijin da abinci ta biyo shi don wulakanci ne wai ta nuna cewa ita take son mijin ya zo ya ci abincinta ya ki cin abincin waccan a tara mata bakin ciki to wannan bai halatta ba me ye dalilin rashin halaccin saboda zaluncin da aka shirya kuma zai kawo fitina da abin da zai kawo fitina ya hana zaman auren ko ya lalata to kaga wannan akwai cutarwa akwai zarar a ciki da abin da zarar ya gindaya cutarwa to kaga wannan bai halatta ba amma idan babu fitina babu tuhuma babu damuwa ku bar mijinku ya dauko abincin wacce ya ci anan ya dauki na wannan ya ci anan babu laifi amma mata malan suna da fitina ba kirki bane da su yanzu wata wannan za ta dauki wannan matsayi ne haka kurin bini-bini ta hada shi da abinci ya tafi da shi yanzu akwai kes din da aka taba kawo mana ko ka manta ko ba nan bane ranar da ba girkin ta ba sai ta dafa mijin tana aika mai abinci kasuwa
to
ka duba neman suna dan Allah
sai ranar ba girkin ta ba kuma
kwarai kuwa ranar da ba girkin ta ba wai dan a ci a kasuwar wai ai mata sawanci ce take son sa kuma fa ba wai wancan bata kawawa ba a'a sai ta kawo nata to kaga wannan fitina ne sai idakatar da ita ki daina kawo abinci kasuwa ba ranar girkin ki ba saboda wancan tana kawowa amma in ni na bukata saboda ba a kawo ba to wannan za iya yi sannan kuma mallan idan mutum matarsa ta bata masa rai yana ladabtar da ita zai iya kin cin abincin ta yaje ci na wata ba haramun bane ka fahimce ni
na gane
yawwa dan ya ladabtar da ita wannan ba laifi bane ba ai laifi akai masa an shiga hakkin sa ne ko kuma tana masa abincin da baya so to bai zai fa zauna yunwa ta kashe shi ba in yazo ya tarar da abincin da baya so ya buga waya ce wance da foki aiko duk rikicin da za a je ayi saboda kuma ba za a zo a azabtar da shi a gidansa ba amma yanzu wata in ta rena ma hankali ruwan sha ba kai saka dako daga can ka kawo ba ka san su ma matan suna da gwamnati in suka samu renin hankali to a kula kar a takura wa miji a gidansa amma dai fitina ce ba a so a samu zaman lafiya a tsakani Allah ganar da mu na'am
Allah saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ba shi da lokacin ta kuma ba ya biya mata hakkin ta na aure
wai ni yau kai hada baki ne kai da matan da ke turo maka wannan matsalolin
wallahi
da muka fara gaba ɗaya
to so ta ce ta kira manyan sa har sau hudu amma ya ki canza ta ce shekara uku kenan amma dai ta ce ta ma samu ciki amma duk da haka bai canza ba. Idan tace za ta nemi saki sai mahaifiyarta bai tace ta yi hakuri, tace mallam ina tsoron fadawa halaka.
Baya biya mata bukatar ta ne?
Eh, ba ta samun satisfaction.
To kin ga wannan baiwar Allah akwai daraja ta uwa, kuma an mata biyayya Allah mata albarka. Amma dan uwarki fa ta baki hakuri, ba ta isa ta biya miki wannan bukatar da kike da shi ta sha'awa ba, abinda iyaye ba sa ganewa kenan. Idan uwa take ba wa ƴarta hakuri, ki hakuri akan matsalar shi ko wannan, to za a iya ba ta canjin abinda ta rasa? Yaya ta rasa miji a shimfiɗa, baya zuwa mata, yana gana mata azaba, kuma uwa ce ta ba da hakuri don kada ta shaure. Wannan uwar in dai ba za ta kira mijin ki ta masa fada ta sa ya gyara ba, to gaskiya an zalunce ki, kuma an shiga kinki, kuma fa lalle in dai da kije ki fada fitina ki shiga zina, to ki kashe auren nan kurum. Aure na biyar kenan yau mu yau ka kashe kenan, ko dai ki ba kashe shi ba kai shi ya kashe kansa. Da kije ki fada ki yi zina kina da auren ki, to ki nemi ya sauwake miki ki je ki auren ki, ki samu mijin da ko a gidan kara ne zai biya miki bukatar ki. Ni ba ni da fahimtar akan larurar dan adam, bukatuwar ta na ƴa mace tana kallon mutumin nan, ko dai fajiri ne ko shakiyanci ko tsiya ko yana da wasu matan,
ko larura,
ko ta larura ce da ba ta warkewa ba, ai ta danne mace ana cewa ta yaƙuri ta yaƙuri, ka ji fa da kanta take cewa tana jin tsoron fitina
halaka.
To yanzu zamu bar ta ne mu ce ta yaƙuri, ka daga ta zo ta aiko mana ce ita fa ta balle? Ki ne me ya sauke miki, inda ba zai gyara ba, in yana son matarsa ya gyara, in baya so kuma ya sauke miki, ba ci ki ka samu ko me ki ka samu. Allah ya sauke. Na'am.
Allah ya saka da alƙur'ani take cewa shekarar ta uku da aure wai mijinta sai ya dinga nuna mata ba wata mace da yake kulawa, wai amma ita ba ta yadda ba. Sai wata rana wai ta je ya ake ta san fin din wayarsa, ta kasa hakuri sai ta bude waya ta shiga chat din sa, sai ta ga suna magana da wata yarinya, wai friendship suke, abokanta suke kenan. To wai abin da ya bata mata sai ya dinga kiranta da sunayen soyayya.
Ita wace yarinya?
Ita budurwar tasa kenan. Eh, ita banda baya gaya mata, sannan kuma ya dinga tura mata hotunan sa, kuma ya dinga bata lokacinsa. Tace kuma kowa shegarin da aka daura musu aure ma duk a chat din ina ga tabi history ta gani, sai da suka yi chatting da yarinyar. Tace abin yana damunta da shi, take kwana take tashi.
Dole
shi take nemi mallam da shawara.
To wala auren ba shi ba kai ya mutu
ba mun yi tunani. Mama a duka
ila Allah wa illa ila raji.
Shekara uku di.
A shekara uku take ta wannan. Suke ta fama. To na farko dai Allah ya sa kin fada mummunan hannu, baiwar Allah. Allah ya sa kin fada mummunan hannu. A ga abubuwan da zaki kama haka. Ki zaunar da shi a daki ki gaya masa ga abin da kake yi. Bana so, bana jin daɗi, ina fatan ka daina mu ci gaba da zama da kai. Matukar kana son ka ji daɗin rayuwa da ni, to ba zan taɓa samun kwanciyar hankali ba in ga kana ba da lokacina ga wata, kana ɗaukan hotuna ka ina aika a wata, kuna maganganu na batsanar shi kyautawa.
Mata ce na batsa ba dai amma.
To, ko ba maganganun batsan ba.
Na soyayya dai.
Na soyayya shi ne ai. A addini ai bai halatta ba, tunda ba aurenta zai yi ba. Sai dai kuma idan aurenta zai yi. Idan aurenta zai yi kuma shi ma akwai shiga haƙƙi, me yasa baya ba wa matarsa lokacin, yake ɗaukar lokacin matarsa yana bata? Ai duk haramcin ne. Amma mu ba mu hana shi ya aure ba, kuma ba a hana shi ya nemi matar da zai aura ba. Amma a ce ranar da ma ya auri wannan ta zo tana tarewa a gidan, sai dai wannan ita. Wato ina so mu gane wata ɗabi'a da mutane suke da shi fa, haram ne mutum kawai ya ninki mai wata yarinya ita soyayya da ita. Ka fahimce ni? Wai an magana wai ai soyayya suke, babu wata fa soyayya a shari'a. Ya za ka aure ta, furin ka aure ta, ba za ka aure ta ba ka ninki mai wata mata ku je ku yi ta hira da ita? Haram ne, haramun ne. to amma dai ba laifi ta fadakar da shi ko ta sa masa magana kuma ba laifi ta nuna bacin ranta a cikin hikima ko Allah tabaraka ta'ala zai sa ya gyara ku ci gaba da zaman auren ku Allah shiryar da shi in kuma yana da wani malami da yake jin maganar sa ki kira shi a waya ki hada su da shi Allah gyara mata Allah gyara mana gaba ɗaya na'am
Allah sa ka da alkhairi wannan take cewa tana so malami mata karin bayani akan suna dalle ita Abdul Rashid tasa amma dai kamar na san Abdul Rashid ne so take cewa da kuma Rashid wai wanne ne daidai a ciki saboda yaron ta watan 5 idan ta ce sunan ta Rashid wasu sai su ce sunan Allah ne idan kuma ta ce Abdul Rashid wasu sai su ce wasu ma sai su ce mata wai babu ki
to
sai nake ta
na farko dai akwai sabani ne na malamai akan Rashid shin Rashid sunan Allah ne Rashidu sunan Allah ne idan sunan Allah ne Rashid to kaga ba za a sa wani Rashid ba tunda suna ne na Allah kai tsaye misali kinan waɗanda suka hana ta ta sa Rashid to suna ganin kamar sunan Allah ne ya za a zo a sa wani kamar a ce Ar-Rahman ko a ce da shi Al-Maliku ka fahimce ni ko a ce da shi Al-Quddusu ko a ce Assalamu ba a yi idan suna ne na Allah alami to waɗanda suka hana ki to sun ɗauka Rashid ɗin sunan Allah ne dan haka za su ce kar a yadda a sa wa yaro suna Rashid to su me ya faru akwai hadisi na Imam Tirmidhi da sauran malamai suka ruwaito shi inna lillahi 99 asman wan ahsaha dakhala aljanna annabi rahama yace Allah yana da sunan nake 99 wanda ya kiyaye waɗannan sunan nake 99 zai shiga gidan aljanna haka hadisin yazo ingantacce to amma an samu wasu riwayoyi ko wata riwaya da ta irga sunan nakin Allah aka irgo su to malamai sun yi ijma'i cewa wannan lissafin sunan Allahu Ar-Rahmanu Al-Maliku Al-Quddus Assalamu Al-Mu'min Al-Mu'min Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Kaza Al-Kaza da yara ke cike ta hada cewa ba daga bakin annabi bane ma'ana bai tabbata annabi ya zauna ya lissafo sunan nakin nan 99 ba to wanda ilissafo waɗannan sunan nake 99 shine ya jefa Ar-Rashidu a ciki a wata riwaya to kuma abinda ya tabbata la Qur'ani wala hadisi Rashid ba sunan Allah bane shine amsar Rashid ba sunan Allah bane hadisin da yazo yace Rashid yana cin sunan kin Allah bai inganta ba hadisin da ya inganta bai ambaci Rashid ba Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yana da littafi mai kyau akan wato Al-Qawaid Al-Musla wanda yake bayani akan Asma Allah Al-Husna ya irgo yace shi kansa bilisin ba da ya irgo sunan kin Allah sama da guda 100 ma sama da nawa ko ba ka bane akwai su da yawa da sifofin Allah da sunan kin sa to amma Allah ya ce a cikin hadisin Annabi ya ce sunan kin ne 99 duk wanda ya haddace su a cikin kowanne ne kenan zai shiga aljanna dan haka ya halatta a sa wa yaro suna Rashid ya halatta a sa wa yaro suna Rashid wanda kuma suke sa wa suna Abdul Rashid to su ma sun dauka cewa Rashid sunan Allah ne sai ake ce ake izafar Abdu a makala masa Abdu a ce Abdul Rashid bawar Rashid to kalmar Rashid din bata inganta cewa sunan Allah bane ba dan haka wanne ne daidai wanda aka sa masa Rashidu kawai to shine ya fita daga sabani kuma shine yake daidai hankali a kwance dan haka ki bar sunan danki a matsayin Rashid ba Abdul Rashid ba amma kuma ba cewa kai aje a tada hankali a tacecin da sunan nake wani magana ce ta ilimi muke yi nan gaba in wani zai sa suna to da ya sa Abdul Rashid wanda ya sa Rashid wadancan kuma su ma suka sa Abdul Rashid wani fi suka ba sun dogara ne da wani kaulin na malamai an gane wani abun suka dogara shi ba da ka suka yi ba tunda dai wasu lissafo shi a cikin sunan sai dai riwaya ba ta inganta ba wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambaya take cewa bayan sallama tace Allah ya saka da alkhairi tace mijinta ne wai baya kusantar ta na lokaci sai sai tace mai me yake faruwa yace ba komai tace dan Allah in ta mai laifi ne ya fada mata yace ba abinda take masa so sai ta dan ba a hankali dai sai ta fahimci ashe neman mata yake yi
haji ko
a cikin ƴan matan nasa ma hadda wata kawarta so ya akai dai ita mata ta bude wayarsa dai ta gano har yana fada musu cewa matan da yake nema tace yana neman ƴaƴan Kirista da musulmi dai yana alaka da su so wai har yana fada musu sai dinga cewa ai shi baya neman matarsa ma abin da ya ishe ta ya akai wata ran sun je gida wai sai ta hadu da wata mai magani na gargajiya ana talla magani sai tai bayani sai mata ta bata magunguna
na mallaka kenan
ba na mallaka bane ta bata magunguna da wani kwado
padlock
kwado kulli na kulli
to
na kulli abu
mallakar kenan da injiniya
ai barkin da abin da
yaji abin da ka sa shi kanka danna mai kwado ai ka mallake shi ai na'am
to shi wannan kwadin abin da yake yi da ta kulle shi to shikenan shi fa mijin ba zai iya alaka da kowace mace ba sai ita
to yanzu na gane
yawa shine amfanin kwadan to ta kulle kwadan yanzu kwadan nan dai shi mijin nan nata baya iya zanan nan da yake
kaiwa
azuwa yake yace mata shi fa wannan din shi baya kamar baya aiki ne
wannan masu tambayoyin hotaran za su gure mu fa
to ni da mun
kuma ya faru haka
ya faru tace a kwado da yana aiki
sai dole kaga wace aya zaka jawo mata da shi ka ce mata
nayi da sanin ce mata wajen buka shi ka jefa tace ai dai ta hana shi zina
tofa
ita ma kamata kenan ta hana shi zina tunda yanzu baya zina yanzu da ita kadai yake alaka ai kaga wai ita tayi gyara take
ta anya ni ne wannan tambaya ba za a bari nan numfasa ba kuma la haula wala quwwata illa
billah wallahi mai tace bai in dai aka ga ta buda kwadan nan wai sai in zai kara aure saboda tayi da shi ma dai ya kara aure
mana ita wannan aikace abu ya tabbata ka samu makami kawai
ta samu makami wai na gargajiya na
sai amana matar wannan matar mai maganin gargajiya nan ka za ta samu kwastomomi a wajen mata gaskiya kaga yanzu wannan duk wata mata da miji da yake neman mata
amma tana amfani da shi wajen kishiyoyi idan ya tafi daya wajen kishiyar sai a kulla kwada
kai
ai na san kwadin nan an da ana bar labarin shi idan ta tafi wajen dayar sai ta kulla kwadan so in yaje duk yadda zai yi alaka da waccan ba zai yi ba in ya dawo ranar girkin ta kuma sai ta bude shi
kai jama'a wato ka san wani abun ne da kuma hankali zai yi wahala ka raba mace da boka kenan
gaskiya
yanzu dai ga aya ga hadisi ga bayani da sharhi su kuma practically su fa sun ga abin nan yana ci
wallahi
to amsar ita ce baiwar Allah sihiri haram ne amma kuma sihiri gaskiya ne kun gane bayani na kuwa yin sihirin haram ne amma kuma tasirin sihirin gaskiya ne me dalilin shi ne manzo Allah ma an yi wa sihiri kuma ya tasiri a kansa me sihirin da aka yi masa an yi sihiri a ya kaurace wa matansa bai sani ba alayhi salatu wassalam wannan sihirin zance mafi inganci kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa karkashin tafsirin wala uzu rabbil falaq da nasi dalilin saukarsu to kaga wannan yana nuna ashe za a iya yi wa mutum sihiri kuma ya tasiri to amma tasirin wannan sihirin yana nuna halaccin a yi shi baya nuna halaccin a yi shi haka baiwar Allah har yanzu kina nan a matsayin wanda kika je gurin boka nassin zuwa gurin boka yana kanki koda da kin hana mijinki zina da sihiri kin hana mijinki haram da haram malamai sun faɗa malaman qawaid cewa ba a hana haram da haram ka gani ba a hana haram da haram wannan ka'ida ce ko fiqhiya ko usuliya ba a hana haram da haram me misali a haram a hana mai yin tsafi da yin tsafi ko a karya sihiri da sihiri a nushira kenan wannan haram ne yanzu mai gidanki neman matan da yake haram ne to ke ma kuma gidan bokan da ke zuwa haram ne da haka dukkan ku kun tashi kuna da laifi guda in an yi wani dogon binciken ma za ki fi mijin naki laifi dan shi zina yayi ke kuma tsafi kika yi ashaddu tahriman ya zaki yi ki tuba ki je ki nemi Allah ya yafe miki ki wullar da wannan kwado amma za ta iya wani abu guda ɗan dabara ta jefar da kwadon a kullum ka fahimci abin da nake nufi kan mujaya da kai wace to ka yadda
a'a bayan yadda ba saboda in ka jefar da shi a kulle
to ai ta tuba
to in yi aure ba zai iya neman wata mata ba
ta tuba ta ce ta tuba ta daina yi
to ai ba zai taɓa ƙara aure ba in ta mutu fa yau in ta faɗi
kana nufin yanzu ko ta wullar da kwaɗin ta jefar da shi ta bar ya bar gidanta a rufin da yake kenan to tun da kwadan dama abu da aka mata shi ta bude shi ta jefar da shi alai hal dai haramun ne mu'amala da wannan kwado haramun ne a yin sammu da wannan kwado da ke da kike da kuma waɗanda suke wakishoyin su me dalili tsafi akai me dalili sihiri akai me dalili sammu akai haram ne kuma da mun cikin sihiri ya fadi kuna bainal mar'i wa zauci ana raba tsakanin mace da mijinta na yadda abinda mijinki yake haram ne na yadda abinda mijinki yake laifi ne ba wani damuwa zaka daina ka daina mu ci gaba da aure ba za ka daina ba ka sallame ni in tafi ka je ka auri wacce za ka aura shikenan period ba wani tada hankali a ciki ka amma wannan mata ta yi maganin mutumin nan da ba dan sihiri ta yi ba da za mu ce mu tafa mata Allah mata albarka da ba dan sihiri ta yi ba wato ka san wani ya ce wai ai shege sihiri shegiya wai haka suke cewa tun da yana zuwa Allah ya haɗa shi da wato goga ce wacce ta yi maganinsa to in ji ko za mu ce mata ta jinkirta tuban ne ta kuɗa ta kace dai ta mutu ko ba a ce ta jinkirta tuba akan shirka Allah ya yi mata Allah ya bata mafita ki tuba ki bude wannan kwado ki wullar da shi ki dai nemi wata hanya da zaki hana mijinki zina ba ta wannan hanyar ba wallahi alam
Allah ya saka da alkari wannan yake cewa yana zaune a kudancin kasar nan inda yake babu masallaci a kusa baya ma jin kiran sallah kwata-kwata idan zai je masallacin sai ya shiga mota ya tafiya so shine yake tambaya menene hukuncin zuwa sallar jami'i a wannan yanayin haka kuma menene hukuncin yin jami'i da iyalansa a gida a ranakun da bai je masallaci ba
ba shi da matsala wanda baya jin kiran sallah ai sallar jami'i bai hau kansa ba aslan wanda baya jin kiran sallar jami'i ba ta zama wajibi a kansa ba kuma za a ce jam'i ya zama dole a kan ka ce ka buga mota ka je ka dawo ba ka hau mota ka biya kuɗin mota ka je ka yi sai dai kana kwaɗayin ka samu lada wannan babu laifi don haka kai ta sallah a gidanka da kai da matarka ran da ka samu dama za ka je ka hau mota ka je zaman ka a gida kai sallah baka saba Allah ba tunda ake baka ma je kira sallah ko babu ma masallaci a wajen wallahi wala na'am
wannan yake cewa wai da gaske malamai suna fassara mafarki
kware kuwa ana iya fassara mafarki amma da ka'idodi da sharuda wanda malamai suke yi su kamar Ibn Sirina ai yana fassara mafarki da sauran malamai amma ilimi ne mai zaman kansa ba kowane malami ne ke fassara mafarki ba ba kowane malami ba ma'ana karatu ne ilimi ne mai zaman kansa kamar yadda raban gado kaga ilimi ne ba kowane malami ne yake raba gado ba ba kowane malami ne yake raba gado ba koda dai shi malamin addini ne to haka kuma ba kowane malami ne yake kai mai mafarki ya fassara ba wallahi alam na'am
ba sai ka ji kana yake cewa wai menene yana yin aiki a kamfani ne wai haka to amma baya samun ya sallan magriba da isha'i wasu wajen karfe 9 yake hadawa yayi shi ne ke tambaya menene hukuncin haka
gaskiya kana aikata laifi kuma haram kake yi da zaka rinka barin sallah tana kubuce ma
saboda neman kuɗi ke fada ina ga kan inji yake ya ce ko
wannan dai shawara eh ko me ma yake rikawa ya canji ba alkama ba ko fulawar yake da rikawa ai ba wani dalili kawai abin da zaka ka nemi canjin aiki ka samu na kamfanin da zaka samu dama kana sallah ni ba na bawa da shawara wa mutum ya je wani aiki da zai rinka haramta mai sallar juma'a ko ya haramta mai sallar magriba da isha misali ne nake faɗa ka gane duk wani aikin da zai taba sallar ka ni ba na baka shawara ka je kai wannan to amma a babin larura za ka yi ta hakuri har zuwa ka samu wani aikin sai ka canja in bai zai yi ba ku daidaita da wani ya rike maka injin ka je kai sallarka ka je kai sallarka kamar wani soja ne da ya taba tambaya na wata rana yace shi aikin soja yake kuma shi musulmi ne amma an hada shi da wani ogansa da fa baya barin su je juma'a mai gidansa ne amma kafiri ne soja ne kafiri ne yace wallahi malam da gayya in yaga 12 tai sai sa ni aiki yace kullun ina ganin ana tafiya aje sallah kuma mu soja baka isa uganka ya kira ka baka je ba nace ka je ka masa bayani yanzu Allah zaka duba ba shi ba dan shi wannan ugan naka bai da wuta bai da aljanna amma tare da girmamawa da mutuntawa with due respect ka ce ranka ya dade ni musulmi ne ka kuma kirista ne kaga ba ma zuwa aiki ranar lahadi saboda hukuma ta yi respectin din lokacin addinin ku to ni ma musulmi ne ina sallah addini na bai bani dama in zo ina maka bauta ko ina bin ka in wasa ba Allah ba ko yi amfani da wata kalmar da ba wannan ba Allah ya wajabta mini duk juma'a in je ne sallah a shari'a ma idan ban je ne juma'a guda uku ba ana lissafa cikin munafukai kana ka dade ina neman alfarma cikin hidimar da nake maka ka daga mun kafa zan rinka zuwa na sallar juma'a ci ai wallahi malam ba zai yadda ba nace to ka kai gaba to ai wai su soja wani bai zai kai wani na kasa wani ci to ka bar aikin
cikin
zaka je ka zauna kana bin arni saboda oganka ne ka tsara masa ana sallar juma'a ana huduba kashe wai wai saboda kana aiki a Najeriya kana bayan wani wai kafiri kuma na tambayi wani cikin manyan ma'aikata masana dokokin aikin Najeriya yake cewa ai shi wannan sojan bai da haƙƙi ya hana shi ibadarsa ba wata doka a constitution saboda kai babban soja ne ka hana karamin soja ya je sallah babu wannan dokar koda yana da ƙarfi a kansa to bai da haƙƙin da zai kuma tare shi lokacin da zai sallah kamar yanzu kai musulmi ne wani kirista yana aiki a ƙarƙashin ka kace zaka hana shi ya je coci ya za su bari ba za su bari ba za su cika jaridu ne da surutai da maganganu kai ma kana da right so muna fatan ƙananan sojoji da ake musu irin wannan manyan sojoji su ji irin waɗannan maganganu su neman musu hakkin su kuma mu dai a Najeriya bai kamata a mana wannan cin kashin ba gaskiya a Najeriya dai bai kamata a mana wannan ba dan Allah ya kubutar da mu daga wannan gaskiya indai har hakan tana faruwa to ya kamata a kiyaye kuma na tabbatar akwai waɗanda ba musulmi bane amma suna respectin addinin musulmi sosai a cikin manyan sojojin ba musulmi bane amma ba sa taɓa addinin wani na dai ba shi shawarwari ban san yanzu ya suka yi ba amma dai na san na ce masa in dai ya je gaya masa wannan bai sai hana shi ba in ya hana shi kuma ya nemi transfer duk wannan solution ne ya nemi aiki ya nemi transfer din daga daga department zuwa department ko daga gurin wani zuwa gurin wani wallahi ta'ala alam na'am
la saka da alkari wannan yake cewa take cewa idan ta kwanta bacci tana mugayen mafarkai kuma ta ce tana yin addu'a kafin ta kwanta
to Allah ba mamaki wata kila addu'o'in da take yi din ne ba daidai take karanta su ba ko ta saba wasu ka'idoji daga cikin ka'idoji na yin addu'a ki kara da falaki da nashi guda uku da qul huwallahu guda uku ki kara da yin alwala in zai kwanta ki kara da in kin samu dama ki karanta suratul sajda suratul tabarruj hadisin yana da rauni amma wasu suna ganin ma'anar sa tana da kyau mutum ya iya karanta qur'ani ko ba wannan surar ba insha Allah zaki samu waraka Allah baki lafiya na'am
wannan take cewa menene hukuncin mace budurwa ko mai aure ta dora hotunanta a social media
bai halatta ba saboda ai kallon mace ma bai halatta ba ko budurwa ko ba budurwa ba bai halatta ta sa hotunta ba inda kamar yara ƴan mata ne za ka ga wasu da sunan waji ko sunan abu zake zake mace ta zo ta bude kwalliyarta da fuskar ta da kirjinta wai tana waji ko tana koyarwa ko da zaki waji sai ke dufa fuskarki kin nufi duk wani abu na sha'awa a jikinki lallai to balantana ma kuma mace wai ta sa hotunta wai a social media ko a DP dinta ko a WhatsApp dinta wannan haram ne hake da aka shekar aka kalle ki me ne kai ki nazo ki dauki hotunki wato abin da zai baka ciwo ma ya baka bakin ciki a karam kalla matar aure wace ga tana sa hotunta a DP matar aure ba matar aure tana Facebook hotunta ne akai ta aure miji mara kishi matar aure tana sa hotunta a WhatsApp matar aure tana sa hotunanta a status wallahi ki ji tsoron Allah haram ne wallahi wa zaki nuna kulliyar bayan kina da mijinki to ko yarinya ce ma budurwa waye ce ki tallata kanki wani yazo ya ganki haka kawai a banza ku da kace ku rufe jikinku ku da kace ku lullube kanku idan ƴaƴan arna suna yi bai kamata ƴaƴan musulmi su yi wannan abun ba fata na Allah sa su gane na'am
saka da alkari wannan take cewa bai idan mutum yayi sallar farilla idan ya idar zai yi nafila bai dole sai ya sake yin iqama
a ba sai ya iqama ba ba ai wa nafila iqama na'am
wannan take cewa ina ga kamar last week an turo ta idan mace wai aka saka tana jinin haila za ta yi lissafi da shi ko ba za ta yi da shi ba kun san ko ka bincika ba
okay wannan wallahi ban zo kan gare shi ba amma dai wasu malaman suna cewa na farko dai haram ne sakin mace tana cin haila saboda annabi ya ce wa Abdullahi dan Umar lokacin da Umar ya sake matarsa tana al'ada hadisin Bukhari annabi ya ce liyuraji'a ya mayar da ita idan ta yi tsarki sannan ya sake ta asali ma sakin ba ingantaccen saki bane ballantana ma a ce za a fara ko irgen idda akai to amma dai in za ta irga tsarki ne to za ta lissafa da shi kaga ya sake ta yau ta yi tsarki daya tsarki biyu tsarki uku za ta iya lissafa da shi amma dai ba a san a rinka yin sakin mace tana ce me tana cin al'ada in kuma dan fita ne daga kokonto ta jefar da shi ta dauki wani jinin gaba kenan sai ta lissafa da shi wallahi alam
mai tambaya ta karshe take cewa wai su mata idan suka zo tsayuwar sallah ina ya kamata su saka hannunsu su dora hannunsu
a kirjinsu mana a kirjinsu ai tana magana saboda mamansu ko to ai akwai saman nan
okay
nan ma ai kirji ne karkashin haba ai kirji ne sai su dora hannunsu a haka
okay
ko baka bane yawa a kirjinsu za su saka Allahu alam
to Allah ya saka da alkari masu sauraro duka anan muka zo karshen shirin muna godiya da wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Muhammad Nasir Taraba da Lukman Bello Nawaila da Aminu Ibrahim Giyade sannan muna godiya da babban editor mai tace wannan tambayoyi Malam Abdullahi Rabi'u Mustafa sannan kada kuma ta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku a group din Malama Hafsa wanda suke cikin group din sannan za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akan shafin Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya da yake Facebook, TikTok da kuma Instagram sannan za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akan Injiniya Abdullahi Adam Musa da ke Facebook da TikTok sannan za ku iya kallon wannan shiri idan an gama a page din Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya da ke YouTube sannan akwai lambar waya ta WhatsApp +234 80 9845 9565 akwai masu wanda suka turo da addu'o'i marasa lafiya da masu neman aure Allah ya rufe mana da adda.
To Allah ya biya mana bukatunmu. Allah ya sa mu cika da imani.
Yeah.
Allah ya ji ran iyayenmu, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna roƙon Allah ya yaye mana dukkan fitintunu, ya zaunar da mu lafiya, ya raba mu sharri, ya raba mu dukkan fitintunu. Allah ya kare mu da dukkan abin da zai tashi hankalinmu. Lalle dan Najeriya duk inda yake akwai bukatar addu'a ta musamman ga wannan ƙasa. Allah ya kare dukkan fitina da jihohinmu, Allah ya kare mu da fitina local government mu, Allah ya kare mu da fitina, Allah ya sa mu albarka. Amfani da ake ta sarewa Allah ya sa asara a alheri, Allah kuma ya raba mu da talauci, ya raba mu da bakin ciki, ya raba mu da bacin rai. Ya Allah muna roƙonka duk wanda ya turo takardar sai yake bukata addu'a a wannan fili namu, Allah ka biya mana bukatarsa.
Amin.
Mu ma da muke karanta tambayoyin Allah ka biya mana bukatunmu. Marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya. Masu lafiyan ya Allah ka tsare musu lafiyarsu. Kuma ka sa mu cika da imani ya Allah ka karba ayyukan mu Allah kada ka kama mu da laifin kukan mu Allah ka azurta mu da tuma qabla al-mamat Allahumma arzuqna tawbatan qabla al-mamat Allahumma asina tawbatan fil umuri kulliha wajirna min khizi ad-dunya wa adhab al-akhirah Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bi baynana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tu'awwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعلها الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا وفضنا بما تحفظ به عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.